بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيما المسلمين أمد الدين كوميسيون دعوات أولا مسألة اسمها البركة يوكما ألا يعطى أنه قولوا دوات الدوار الذي نقول السلام ما لدي دوات الدوار الذي شيء ما نقول كما يجب أن تقول shine daga wacewa da wannan mai sannan taken wannan mai za a tsaya insha Allah shi ne wato rubuta addini ba tare da zakewa ba tare da zakewa ba su sake ba wannan shi ne taken wannan mai insha Allah wannan mai da wacewa wannan da shi shi wannan zama shi ne malam Imam Sa'ad Musa Abubakar wanda shi ne yana da shi imamu masallaci ne bi da kuma wannan masallaci da yake ci shi ne da shi ci wannan zaman insha Allah kafin da mi ka daga marar da da wannan karatu zai kira mana abba da yau da zai gudu mana sabda
ومن تعبد وجهه وسنة بسنته إلى يوم خريجين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haɗuwa a wannan safiya ta Asabar 17 ga watan Dhulhijja bayan hijirar manzonmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya yi daidai da 16 ga watan 7/2022 miladiya. Muna miƙa godiya ga Allah Maɗaukaki Sarki Mahaliccinmu wanda a cikin hikimarsa da tsarinsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci na Juma'a na ITN Islamic Church of Nigeria domin gabatar da wa'azi na horon sallar layya wadda a kusan sati ɗaya da ya wuce muka yi wannan ibada muna fatan Allah ya karɓa mana. Abin da ya shafi ibadoji na farkon watan Dhulhijja kwana 10 har ya zuwa yin sallar Idi da kuma yanka ga wanda Allah ya ba iko, Allah ya karɓa mana ya ba mu ladan da ke ciki ya ƙara mana yin lasi. Dabi'a ce ita wannan masallaci a kowace sallah akan ba da goron sallah. Goron sallah wanda ya yi goron sallah da aka saba da shi a dabi'ance. Ba da kuɗi ko wani abu wanda ya ba ku goron sallah da ya yi girmantar da kai ya haska maka abin da kake bukata tare da la'akari da ko dai matsaloli ko damuwa ko kuma yanayin da take ciki a wannan yanki namu a wannan ƙasar ta. Wannan masallaci a ƙarƙashin makaranta ko kuma kwamiti na da'awa da ke wannan gari samarin Zaria ko kusan mai shanu samarin Zaria a jihar Kaduna Najeriya. A irin wannan tsari a wannan garin an zo mana da wa'azi na goron sallah domin kuma tattauna wannan mawdu'i mai matuƙar muhimmanci saboda haɗaka da kuma tare da ni da tare da samun dace. Lecture ta kenta shi ne riƙo da addini ba tare da sakewa ba ko sakewa, wanda kuma zai gabatar mana da wannan muhabbara shi ne Sheikh Abubakar Jumari gida da Zaria. Dan kuma Sheikh Abubakar Jumari sananne ne wanda baya buƙatar sanarwa ko kuma bayyanawa a rukunan al'adu, sai dai yana da kyau dan kuwa su sani cewa yana da gaske haifafun zarfi na Zaria wanda a nan Allah ya kulle shi ya kaddare kasancewarsa tun daga farko ya yi karance-karancensa a garin Zaria kafin Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ba shi damar ya je wakilcinmu a jami'ar Musulunci da ke garin Manzo sallallahu alaihi wasallam Madinar Munawwara, inda yake ya yi karatu a kulliyar Qur'anul Karim. Dama kafin ya tafi duk wanda ya san shi ya san makaranci ne na Qur'ani mai hidima ga Qur'ani mai kuma ƙoƙarin karatunsa daidan manhaja. Saboda haka da ya je can Allah Ubangiji ya ba shi tawfiqi yin wannan karatu ya kuma dawo cikin aminci da nasara mai girma daga cikin kuma irin gajiyar da wannan yanki yake samu ya zama an ba shi jagoranci na zama babban imami na masallacin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da ke madarkaci a kwarɗai a cikin garin Zazzau. malu kamar tumari matashi ne kamar da ake nesa amma tunina matunina ya rara da tije da tije to kuma ga alama tattawa ne ya fara da yana Allah kara da rayuwa a cikin Allah ya sa ka da kamar yadda abin yake a cikin ajenda kusan
بسم الله الرحمن الرحيم لله بودي اتتبت اغا الله منا بودي مسا منا نيمان تيمكونسا منا نيمان غفرنسا منا روقن الله سبحانه وتعالى يسير مو daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya sai batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shiryatar da shi lalle ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma ina shaida lalle annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon sa ne kuma bawan sa ne kuma manzon sa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabban sa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka muna ƙara jaddada godiya dai ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tattara mu wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunansa wannan katafaren masallaci da ke gini a cibiya ta ilimi cibiya ta alkhairi ta ITN da ke zangon shanu a yankin Samaru na Zaria Allah ya tattara mu da ɗan uwa masu albarka a wannan safiya ta Asabar yau muna 17 ga watan Dhulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa garin Madina a yau tana da shekara 1443 a kidan miladiya yau 16 ga watan 7 shekara ta 2022 mun tattaru domin gabatar da nasiha da faɗakarwa da wa'azi wanda aka sanya masa suna goren sallah babu laifi musulmi in sun rika canjin goren sallah yasu Allah ya kara mana albarka kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ibadun da muka gabatar a rayuwarmu gabaki daya tun daga farkon ta har zuwa yau da waɗanda za mu yi a gaba Allah madaukakin sarki ya sa karɓu ne a wurin Allah kuma Allah ya tsare mana imani kada ni abin da zai ruhu za mana aiki mu tashi huhun mu abu a gaban Allah ranar tashin alkiyama abu na biyu shine zan yi jinjina ta musamman ga wannan cibiyar mai albarka a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Salim Abubakar Allah ya kara masa lafiya ya kara masa imani malami da yake yana daga cikin malaman da nake amfana da tafsirin sa a tsawon lokaci muna fatan Allah ya karɓi aiki ya kara ma rayuwa albarka kuma sa a gama lafiya da sauran mataimakansa tun daga kan su Professor Said Yunus da ma'aikatan da suke aiki tare da sauran waɗanda suke kazarkaza a cikin wannan cibiya don ganin an shayar da addinin musulunci gaba an kuma taƙi jahiliya da duk wata ɗabi'a ko wata aƙida da take cin karo da addinin musulunci Allah ya saka musu da alkhairi abu na uku ya wajaba in yanki hanzari kasancewan ga malamai suna zaune a wannan wuri da aka babu mamaki a ga ina rawan baki sannan kuma dole in ƙara wani yankan hanzari cewa irin wannan lacca ya kamata a samu waɗanda suka ƙware kuma suka iya suka kuma sani to amma dai na san su waɗanda suke shirye wannan idan suna son yaro ya taso da rarrafe ya miƙe to babu laifi in aka dora mishi babban al'amari ta yanda yake idan ya samu tabaibayi malamai da dattawa da suke gefe za su warware mishi ita har dai Allah ya taimake shi ya miƙe to muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka da haka abinda aka ji ne daidai sai a karɓa wannan wato gamdartar ne daga Allah abinda kuma aka ji na kuskure to dama can ba a kai ayi ba sai ayi afuwa ayi yafiya kuma gabaki ɗaya muna neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala taken wannan wa'azi shine riko da addini ba tare da zakewa ko sakewa ba idan ana son a fahimci haƙiƙanin wannan darasi da kyau to kafin a yi tattauna a matsayin riko da addini ba tare da zakewa ko sakewa ba yana da buƙatu mu samu wata 'yar ƙaramin shimfiɗa dangane da addini tunda dai duka maganar in an kai an komo yana ƙarewa ne akan addini addinin ne ake so a yi riko da shi sannan kuma ba tare da zakewa ba kuma tare da sakewa to duk da in an tattara bayanin yana da alaƙa ne da addini to yana da buƙatuwar mu ɗanyi taƙaitacciyar shimfiɗa akan abin da yake da alaƙa da addini idan aka ce addini wato shine ɗaya-ɗayar hanya wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ga bayansa domin su bauta masa kuma su riƙe wannan hanya ta farki da za su gudanar da rayuwa da ita a dunƙule sai ka ce ita ce ta farkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita daga Allah da haka wannan shine ma'anan addini a dunƙule me yiwuwa wani na iya cewa ai akwai yiwuwan a ce addinin Kirista amma ya zana ce ɗaya-ɗayan hanya na kore duk wani addini yayin da aka ce addini na kore duk wani addini sai dai musulunci to wannan alqur'ani mai girma shine ya tabbatar da haka domin Allah subhanahu wataala yana cewa inna ad-dina inda Allahil Islam addini karɓaɓɓe kadai a wurin Allah shine addinin musulunci da haka duk wani addini da ake koma bayan addinin musulunci to ƙarya ne bai karɓi sunan addini kuma Allah subhanahu wataala bai yarda da shi a matsayin addini ba a wata aya Allah subhanahu wataala yana cewa wa man yabta ghayra al-islam deena falan yuqbal minhu wa fi al-akhirati min al-khasirin duk wanda bai bi koma bayan musulunci a matsayin addini to Allah subhanahu wataala bai karba masa ba kuma ranar tashin alkiyama yana cikin hasararru kuma tabaku a wata aya Allah subhanahu wataala yana cewa al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena to da waɗannan nasusa sai muka fahimci mu a musulunci in aka ce addini ko addini ɗaya ne shine addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi daga mahaliccin mu Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk wanda bai bauta ma Allah da wannan addinin ba to kamar yadda wancan ayatu cikin suratul ma'ida ta tabbatar dan wuta ne kuma in ya shiga wutan nan khalidan fiha ba zai taɓa fita daga cikin wannan wutan ba ayatu cikin suratul hud ta ƙara tabbatar da wannan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'idu duk wanda ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sakon da yazo da shi to makomansa ita ce wutan jahannama a wani hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi yace na rantsa da wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa shine Allah yace la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma babu wanda zai ji wannan sako nawa a cikin wannan al'umma yahudiyun wala nasraniyun ko ba yahude ne ko kirista ne ya ji wannan sakon da nazo da shi kuma ya mutu sannan ya mutu wala ni umin bil ladhi ursiltu bihi bai imani da wannan sako na annabta na alqur'ani da aka aiko ne da shi ba illa kana min ashabin nar fa ce sai ya kasance cikin tarkacin mutan jahannama to da wannan sai mu fahimci cewa kenan ashe addinin musulunci shine daya dayan addinin da Allah subhanahu wataala ya karba a matsayin addini shi yasa al-Allamah as-Sa'di lokacin da yake fassara wancan ayoyi guda biyu inna ad-dina inda Allahil Islam yake cewa man yudinu lillahi bighayri dinil Islam duk wanda ya wani addini ya bauta ma Allah da kuma bayan addinin musulunci Allah zai tabbata Allah li ibadi wanda ke shine daya dayan addinin da Allah ya yarda ga bayinsa sai ya ce fa amaluhu mardudun ghayru maqbul to aikin sa Allah ya watsi da shi Allah subhanahu wataala ba zai karba ba inna dinil Islam wal mutadammin lil istislam lillah domin addinin musulunci kadai ne addinin da yake miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wataala wa ikhlasan wa qiyadan li rusuli da kuma ikhlasi da kuma sallamawa ga manzannin Allah sallallahu wa salamu alaihi fama lam ya'ti bihi al-Allamah as-Sa'di yace to duk wanda bai zo da addinin musulunci ba fama lam ya'ti bihi al-'abd matkar dai bawa bai zo da addinin musulunci ba lam ya'ti bi sababin najati min azabillah to da kai bai zo da sababin da zai kubutar da shi daga azaban Allah ba wal fawz bi thawabihi zai kuma jatar da shi zuwa ga lada a wurin Allah wa kullu dinin siwahu fa batil yace duk wani addini kuma bayan addinin musulunci to wannan addini ba ta ce to da wannan sai mu fahimci in aka ce addini to addini kawai da ake nufi shine addinin musulunci duk wani addini da ke koma bayan wannan yana da bukatun sai an masa kaidi idan ana nufin kristanci ne sai a ce addinin kristan in ana nufin yahudanci ne sai a ce addinin yahudu amma idan aka yi itlaqi aka ce addini to ana nufin addinin musulunci shine sakon da Allah subhanahu wataala ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dashi da haka a wannan wato ainihin lacca da aka ce ruko da addini to qat'an mun gane abin da ake nufi ana nufi ruko da addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo dashi daga Allah subhanahu wataala ba tare da zakewa ko kuma sakewa ba to domin mu kara fahimtar hakikan yadda tsafta da tsarki na wannan addini yake yana da bukatuwar mu fahimci wani irin hali mutane suke kafin zuwa wannan addini wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo dashi babu wani tababa babu wata shakka ko kokanto cewa mutane kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin matsalincin tabewa da hasara suna cikin wani duhu wanda yake babu wani karsana na haske samsam a cikin rayuwarsu ba wai ana nufin kasashen larabawa kawai ba ba muna nufin mushrikai da suka yi rayuwa a cikin jaziratul arab ba muna nufin duniya ta baki daya duhu ya riga ya mamaye ta rudani da sabani da hauma-hauma da shiririta da bankaura ya riga ya cika rayuwar al'umma gabaki daya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa shaykhul islam ibn taymiya a cikin littafinsa iktiba'us sirat al-mustaqim lokacin da yake sifanta zamanin jahiliya wanda a ciki ne Allah subhanahu wataala ya fuddugar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibn taymiya yana sifanta wannan zamani yake cewa wannasu idh zaka ahadur rajulayn yace mutane a wannan zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana kayan mutum biyu ne yace imma kitabiyun mu'tasimun bi kitabin imma mubaddalin aw wa imma mansukh aw bi dinin darisin ba'dahu majhulun wa ba'dahu matruk yace mutum na farko shine ahlul kitabi kitabiyun yana da littafi kenan ko dai ba yahudi ko kirista to sai dai abin ban takeicin yana rike da littafi ne littafin da yake an caccanza shi kare-kare yayi yawa rage-rage yayi yawa karere ya shiga cikin sa wa imaman sukun ko kuma littafin ko da mai kyau ne wato madaran littafin ne ba a kara ba ba a rage ba amma kuma an riga an goge aikin shi domin daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-taura da injila sun yi expire ba a aiki da su daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya aika annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wani hukunci a cikin at-taura babu wani hukunci a cikin injila abinda kawai yake tabbatacce shine littafin Allah wanda yake shine alqur'ani mai girma kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ga ya sayyidina Umar wannan da ya gani shi da wadansu ɗan takaddu haka na at-taura me kyan fa original din manzon Allah tambaye shi menene wannan ya Umar sayyidina Umar ya ce ai wannan wadansu fallaye ne daga cikin littafin at-taura manzon Allah ya fusata ya ce ya kai Umar ka sani wallahi idan annabi Musa yana raye a yanzu haka to ba shi da wani zabi sai dai bi ba shi da wani zabi annabi Musa wanda aka yi saukar mishi da at-taura idan da yana raye a yanzu to ba shi da wani zabi sai dai bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi nuni akan cewa baya halasta ga kowanne mutum ya dauko wani littafi na at-taura ko injila yace zai karanta wai da fatan ya samu shari'a babu wata shari'a face alqur'ani mai girma ya zo da shi kamar yadda qur'ani ya tabbatar wa muhaiminan alayhi alqur'ani duk ya tattara su duk wata shari'a da ka sani a wani littafi to qur'ani ya tattara shi kuma yayi kari akai to shine shaykhul islam ibn taymiya yake fadin cewa to kana iya samun ahlul kitabi yana rike da littafin da yake an caccanza an boye wadansu abubuwa ta ja'alunahu qaraqi tubduna tukuna kaseeran an boye wadansu abubuwa an caccanza su wadansu karere sun shiga ciki wadansu rage-rage sun shiga ciki ko kuma littafin da yake an goge shi ya daina aiki daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka samu mutum yana rike da wani addini addinin ya tsufa expired one kenan shine bidinin darisin addinin ya riga ya tsufa abin ma takeicin ba abu majhulun wa ba'dahu matru sashin addinin ba a masan inda yayi ba sama da rabin addinin an boye makiya ko kuma ayyan su mazowa addinin sun boye wani kuma sashi ne addinin matrukun sun ma daina aiki da shi kwata kwata bi ma'ana dai addinin ya riga ta shirki to wannan shine mutum na farko kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga yana da alaka da ahlul kitab mutum na biyu ibnu taymiya ya ce wa imma ummiyun min arabiyyin wa ajamiyyin ko kuma mutum na biyu shine ummi wanda ba shi da addini ummi kamar yadda kaji lafazin daga al'ummu ne uwa wato wanda ba shi da wata shari'a sama da abin da ake dauka daga uwa irin ababin da iyaye kawai mata suke karantar da ɗansu ba shi da wata shari'a daga sama ba shi da wata shari'a daga wani annabi daga cikin annabawan Allah ko daga wani malami daga cikin malamai masana Allah subhanahu wa ta'ala to shi kuma irin wannan ibn taymiya ya ce muqbil ala ibadatin mastahsanatu ya fuskanci wata ibada ne wanda yake shi a karan kansa ne kawai ya zabi wannan ibada ne ce tana da kyau kenan ba saukake ne daga Allah wa dhanna annahu yanfa'uhu yana zaton wannan ibadan za ta taimake shi za ta amfane shi ibn taymiya ce min najimi daga wani yana bautan tauraro aw wasani wani yana bautan gunki aw qabari wani yana bautan qabari aw timsali wani yana annaba wani yana bautan mutum mutumi aw ghairi zalika ko kuma wani abu wanda ba nan ba kenan kaga wato su cikin ajamawa ummiyai annan shirka wato ta samu asali kenan ibn taymiya ce gaba da bayanin cewa bari karanta ka a Hausance saboda yanayi na lokaci yace a wannan lokaci mutane suna cikin wata irin katafariyar jahiliya sun kirkiro waɗansu zantuttuka wanda suna zaton ilimi ne alhalin jahilci sun kirkiro aikace aikace suna zaton nagarta ce alhalin banna ce yace mai kwazo a cikin su a ilimi ko aiki shine wanda ya dan samu karwata ga wato ya samu dan wani ilimi kankani cikin ilimin da annabawan Allah suka zo da shi shi ma din ya ci hakuku da soyayyen rayukan waɗanda suka caccanza shi da masu kirkire-kirkire wanda hakan ta sanya da gaskiyar da katan sun caku wuri daya ko kuma kaga mutum ya shagalci da wani aiki dan kankanin aikin shine aka shar'anta mafi yawan aikin kirkirarre ne wanda kuma wannan aikin bi sai tasiri gurin gyara zuciyar shi ba ballantana ya gyara aikace-aikacensa haka mutane suka kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan a janibin addini kenan shi yasa idan kana son ka gane kawai kulasan wannan magana shine ka kalli irin maganar da al-Imam Mubarak Furi ya kawo a cikin littafin sa Ar-Rashiqul Maktum lokacin da yake magana akan wato zamantakewan addini kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zamantakewa ne addini da kuma ta dabi'a da zamantakewa ne yau da kullum shine al-Allama al-Mubarak Furi yake cewa sanannen abu ne dai cewa su mushrikai na Larabawa suna riya cewa suna kan tafarkin Annabi Ibrahim yace alhalin ba'idina an awamir wa nawahi shari'ati Ibrahim sai dai sun yi nisa mutuka daga irin umurce da hanahane da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin addinin Annabi Ibrahim matsala ta farko kenan matsalar ta biyu muhimmina ma atabi min makarimil akhlaq duk wata dabi'a ta mutunci ta dattaku dabi'a ta madalla wanda Annabi Ibrahim ya zo da ita so kuma a wannan lokaci mushrikan Qurayshawa sun yi nisa da wannan abu na uku wa kafarat fihi min ma'asi sannan kuma sako da banna ke yawa a cikin wannan al'umma sannan abu na hudu yace sun kirkiro wato tsawon zamani ya sanya wasaniya ta shiga cikin su bautan gumaka da bautan ababen da suka kirkiro da hannayensu duk abin da ya burge mutum ko sai dauke shi abin bauta kuma bayan Allah sai kaga mutum ya sassaka abu da hannun shi sai kuma ya koma yana rusuna mishi in yana neman taimako gurin shi zashi in yana neman tun kudin wata matsala gurin shi zai koma yace haka nan dai wato champe champe da kage-kage ya cika addininsu wanda kuma hakan ya tasiri a cikin zamantakewarsu da siyasarsu da kuma addininsu wato ainihin tasiri mai tsanani wannan abin da ya shafi mushrikai kenan na kasashen Larabawa to amma Yahudu al-Allama Mubarak Kure yake cewa su kuwa addininsu ya koma mariya ne gabaki daya addininsu ya koma ba na Allah bane domin su a cikinsu ne aka samu wadansu arbabin min dunillahi su ne suke shar'antawa in sun ce kaza yayi to yayi in sun ce kaza bai yi ba to bai yi ba kamar yadda alqur'ani mai girma ya tabbatar mana ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sun riki yahudi da kirista sun rike malaman su da shugabannin su su ne arbaban min dunillahi su ne ababan bauta kuma bayan Allah duk da kasancewa zamu kawo shi a gaba amma Abi bin Hatim da ya ji wannan aya sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai mu domin da kirista ne sai musulunci sai ya ce mu ba ma bauta ma malaman ba ma bauta ma shugabanni sai annabi ya ce ashe malaman ku ba su kan halasta muku haram ba yace eh suna yi ba su kan haramta muku halas ba yace eh suna yi manzon Allah ya ce ka tuka ibadatu ai wannan ita ce bautan da kuke musu so haka addini ya koma a cikin yahudu ya kasance kuma matsalar su ta biyu su ne suke ganin dama da soyayyen rayukansu su ce abu yayi ko bai yi ba sannan suka sanya in dai za a samu kuɗi ko za a samu mulki to sun yadda duk wata banna ta shigo cikin addininsu sun yadda kafirci da maguzanci shigo cikin addininsu in dai za a samu kuɗi kuma za a samu mulki wanda yake kuma har a yau ɗin nan maganar da muke yi ta da kenan da irin ɗabi'an yahudu Allah maɗaukakin sarki ya zazzaga musu la'ana sannan addinin kirista kuma su kuma wato jahilci ne ya zama wato mai zurfi a cikinsu wanda fahimtan gaskiya ma ya ta'azzara a cikinsu hakan ta sanya sai suka samar da aujadat khalaqan ajiban bayna Allah wal insan wani irin abin mamaki jahilcinsu ya kai ga suka samar da wani cakuɗe ne ya tsakankanin Allah da bawa suka hada Allah da bawa suna iya cewa Allah uba Allah da Allah ruhi ne sarki duk ka rasa yadda lissafin nan zata gaji wai wannan shine Allah amma dan shi ma Allah ne kuma dan nan an san bai halitta dan nan bai halitta bai azattawa bai kaza bai kaza bai kaza amma dan shi ma suka dauke shi a matsayin Allah wanda idan ka zurfa tunani sai kaga jahilcin da akai amfani da shi ya haifar da wannan ba karaman jahilci bane su ma dai wato ainihin bautan wani Allah subhanahu wataala yayyawa a cikinsu to haka nan ma dai sauran addinai wanda suke rayuwa a wannan lokacin a karkashin irin wannan suke ko dai bautan gumaka ne ko kuma bautan zukata ko kuma bautan malamai ko kuma bautan abin da mutane suka dauke shi a matsayin bauta shine sai ga wani ya dauki saniya yana bauta mata wani sai kaza ya dauki wata yana bauta masa wani ya dauki rana yana bauta mata wani ya dauki kaza kowa ya kirkiro ma kansa abin da ya ga dama a matsayin bauta shine a wannan lokaci yake bauta masa fa irin wannan hali ne fa al'umma ta samu kanta a babin addini da kuma babin zamantakewa to ana cikin wannan hali sai Allah subhanahu wataala ya kubuga da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aiko shi da sakon alqur'ani ya bashi manzanci kuma ya zama shine cikamakin annabawa shine addininsa shine cikamakin addinai gabaki daya kuma ita ce cikin ni'imar Allah subhanahu wataala ga bayi, kuma addinin musulunci yazo da irin ababin da yake banta da shi, da irin abubuwan da ya sha bamban da sauran addinan da suka gabata. Allah subhanahu wataala yana faɗi a cikin Qur'ani, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina, ya ku mutane haqiqa burhanun min rabbikum, wata hujja, hujjoji masu ƙarfi, haske mai haskakawa, hikima da hujja wato mai ƙarfi ta zo muku daga gurin Allah, da kuma bayani mai warkarwa ta zo muku daga gurin Allah. Hakanan Allah subhanahu wataala ya sauko muku da Al-Qur'ani mai girma wanda yake tattare akan ilimin mutanen farko da na ƙarshe, wanda ya zo da labarai na gaskiya, ya zo da hukunce-hukunce masu adalci. Duk wanda ya bi wannan to ya kama tafarkin tsira. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa anzalna ilaykum nuran mubina, duk wanda ya kama wannan hanya to ya kama hanya mai haske, wanda yake ba zai taba wato ainihin tabewa ko halaka ba. To wannan shine sakon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma sakon ya kebanta ya sha bamban da sauran sakonnin annabawa, domin shi sakon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rika kofa daga nan, babu wani sabon addini da Allah subhanahu wataala zai saki aikowa. Kaga a zamanin annaba da suka gabata, musamman annaba a cikin Banu Isra'il, zaka ga a zamani ɗaya ana iya samun annabawa uku, hudu, biyar ko sama da ko abin da Allah ya so. Zaka iya fahimtar wannan, inda zaka ga Annabi Musa annabi ne, kuma Annabi Harun shi ma annabi. Zaka iya samun ga Annabi Musa, ga kuma ɗalibinsa Annabi Yusha, wanda Al-Qur'ani mai girma ya labarta mana a cikin Suratul Kahfi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kissanta mana a cikin hadisi. To ana iya samun annabawa da yawa a lokaci ɗaya, kuma wani annabi yana biye wani annabi, thumma arsalna rusulana tatara. Hakanan Allah yake ta aiko annaba wani bayan wani, wani bayan wani, wani bayan wani. Annabawan Allah suna da yawa matuƙa da manzannin Allah sallallahu wa sallamu alayhi. A cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabawan Allah su 124, manzannin Allah su 315. Annabi ya ce jammun fafi, wannan adadi ne ba kaɗan ba. Annabawan Allah 124, manzanni 315, salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. To amma daga lokacin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, to gabaki ɗaya babu wani annabi da zai sake bayyana kuma. Da aka sakon annabi tun daga lokacin da aka aiko shi daga nan hatta shi alkiyama sako guda ɗaya ne. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, shine cikamakin annabawa da manzanni gabaki ɗaya. Da aka babu wani annabi da zai sake bayyana bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma annabtan Annabi sallallahu alaihi wasallam alamiya ce ta kewaye duniya gabaki ɗaya. Sabanin annabawan da Allah ya aiko kafin shi, galibi zaka ga Allah yakan aiko annabawa ne zuwa ga mutanansa. Sai ka ji an ce maka ila Madiyana akhahum Shu'aiba, Annabi Shu'aib an aika da shi ne zuwa ga ƴan uwansa Madiyana. Wa ila Adin akhahum Huda, Adawa kuma an aika musu ɗan uwansu Annabi Hud. Wa ila Samuda akhahum Saliha, su kuma Samuda an aika musu da ɗan uwansu Annabi Salih. Annabi Musa aika da shi zuwa ga Bani Isra'il, Annabi Isa zuwa ga Bani Isra'il. Amma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ya ayyuhan nas qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an, gabaki daya, kai ba ma mutane kadai ba, har da aljannu gabaki daya. Qul uhi ilayya annahu sami'a nafarun min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahad. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga mutane da aljannu gabaki daya, kuma an aiko shi ne zuwa ga talikai gabaki daya, ba jinsin Larabawa kadai ba, ba jinsin Turawa kadai ba, ba jinsin Asiyawa kadai ba, ba jinsin Ajamawa na daga bakakken fata irin ba, gabaki daya sakonsa ta lulluɓe duniya gabaki daya, mutanen farkonta da mutanen ƙarshenta. Tun daga lokacin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, yau shekara 450 har yi zuwa yau din nan addini ɗaya ake yi, addinin musulunci shine addinin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan na daga cikin abin da ya bambanta addinin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sauran addini. To haka nan kuma addinin musulunci ya kewaye addini, ya kuma kewaye rayuwa da zamantakewa. babu wata gaba ko ni kankantanta cikin gaban da mutane ko aljannu suke rayuwa da ita face sai da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabe ta tun daga abin da ke da alaka da aqidoji kamar yadda zamu ji nan gaba kadan da abin da ke da alaka da ibadu da abin da ke da alaka da mu'amaloli da abin da ke da alaka da ladubba ne yau da kullun da zamantakewa duka sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tattaro a kansu sai kaga addinin musulunci ya zo da har yadda ake shiga ban daki yanzu idan ka duba da tattafan fiqh kawai kaga an ce maka za a kawo bunnan ladubban shiga ban daki sai kaga Allah safo maka ladubba kusan guda 15 kuma duk cikan su ko dai daga Qur'ani ko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsaso su duka wannan yana nuna maka irin yadda musulunci yake waye komai kananan abubuwa da baka tunanin za a yi magana akan su ba tun addinin musulunci ya riga ya tattauna akan su ko dai ya kasance da nassi zahir ga nassi zahiri ya zo ko kuma hadisai da ayoyi sun fitar da waɗansu ka'idoji waɗansu principles wanda yake idan aka yi tafi akan su za a sami ainihin hukunci da waraka daga dukkan wata matsala da ake rayuwa akan ta ko kuma ake addini akan ta sannan cikin irin bambancin addinin musulunci da sauran addinai shine addinin musulunci addini ne mai sauki addini ne wanda yake akwai samaha akwai kuma wato yusuf a ciki addini ne mai sauki duk wanda kaga addinin musulunci ya gagare shi to ya tsananta addini ya tsananta addini ya dauki addinin ta irin mafuskantan da yake ba shine abin da ya dace da shi ba kaga a cikin annabawan da suka zo kafin mu idan da sa yaki su samu ganima to tattara ganiman za su yi su kona a cikin musulunci fa sai a tattara ganiman sai a raba idan mutum najasa ta same shi a cikin tufafinsa to sai ya je sai ya yanke wurin amma mu a cikin addinin musulunci fa sai ka wanki ko da ku ga gurbin jinin ko ga gurbin wannan najasan da ya same ka ko da akwai gurbin shi alaman shi amma ka riga ka wanki shikenan ya tsaftata to akwai ire-iren waɗannan abubuwa sauki na addinin musulunci wanda yana daga cikin irin yadda addinin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake banta da sauran addini al-allamatu sa'di lokacin da yake fadin irin albarka na wato addinin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da yake fassara fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma huwa 'ala al-ghayri bidhanni manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zamo marwaci ba dangane da wahayin da Allah ya masa shine yake cewa wa ma huwa ala ma auhadallahu ilayhi bimuttahani shi ba abin zargi bane dangane da abin da Allah ya mishi wahayinsa yazidu fihi aw yanqus baya kari baya rage aw yaktumu ba'dahu ko kuma ya boye wani sashi kamar yadda ya fara a cikin addinin baya bal huwa sallallahu alayhi wa sallam aminu ahli samai wa ahli al-ard shine amintaccen mutanen sama amintaccen halittun sama da amintaccen halittun kasa allazi ballagha risalati rabbihil balagha al-mubin ya isa da saqan Allah subhanahu wa ta'ala ululun isarwa falam yashah bi shay'in min bi ruwa ko dan kankani ba daga cin abin da Allah ya saukar masa ana ghaniyin wala faqir bi ruwa ga masu arziki ba bi ruwa ga talakawa ba wala ra'isun wala mar'us bi ruwa ga shugabanni ba bi ruwa ga wadanda ake shugabanta wala zakarin wala unsa bi ruwa ga maza ba bi ruwa ga mata ba wala hadariyin wala badawiyin bi ruwa ga ɗan ƙauye ba bi ruwa ga ɗan binni ba ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلة الله يا إخوش أتنوت الأمة أمية وانديك جاهل شيء ما ميتا أما أبن بنش أو أبن دزيننا مكة البركة صابان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يموت صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم بدوني أبا حتى كانوا علماء ربانيين حسيد وأن جاهلا دعك إخوش أتنوت حسيد سكدا زما ما لمين الله سوسي واحبارا متفرسين suka zama gogaggun malamai masana masu kirdado masu hangen nesa ilayhimul ghayatu fil ulum in kana neman kurewa ma wurin ilimi in ka samu daliban annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga musamu wa ilayhimul muntaha fi istikhraj ad-daqa'iq wal fuhum qululun tsatso ilmu ma da fahimta na abubuwa na kere-kere da ci gaba ya kare a cikin su wa humul asatiza sune gogaggun malamai masana wa khayrun qasarahu an yakuna min talamizihi duk iya yadda wani ke jin ya isa ya kai ya sha ya bunkasa to kololon shi shine ya zama cikin daliban sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam godiya ta tabbata ga Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to irin wannan bayani shine ibnu taymiya shi ma ka a cikin iktida wannan cikin tafsiri ne insha Allah alamatu sa'diya kawo ibnu taymiya ya fadi a cikin iktida yace fa hada Allahu an-nasa bi barakati nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bihi min al-bayyinati al-huda hidayatan irin yadda Allah ya shiryatar da al'umma ya dora su akan tafarki madidiyaciya wato wata irin shari'a ce wacce take jallat al-wasfil wasifina tafi karfin mai wasaftawa iya wasaftata wafaqat ma'rifatu al-arifina ta daran matunanin mai tunani ko ilimin mai ilimi hatta hasala li ummati al-mu'minina bi umuman wa ulil ilmi wa li ulil ilmi minhum khususan min al-ilmi an-nafi' yace sai ya kasance mummunai ga baki dayan su da kuma mummune masu ilimi a kebe sai ya kasance sun sami wani irin ilimi min al-ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih sun sami wato ilimi mai amfani sun kuma sami wato ainihin kyawawan ayyuka wal akhlaq al-'azima sun sami tabi'un gartatu was sunan al-mustaqima sun sami kuma tafarki madaidaiciya ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما فلله الحمد كما يحب ربنا وارضى يكي تشاهدا دا آهد دك وتشريع دا ونع النبي يزود إتا ونسى الأمة سكا أنفانا لإتا دك أتتروت أهدا تبونا أقو شريعا دا الله سبحانه وتعالى يبا مبيع النبي صلى الله عليه وسلم أبوه ما سأجيه في بلا وأنك أقول دك مبيع النباتون دك كم النبي آدم هل يزوى النبي عيسى عليه الصلاة والسلام كأقول شريا دا متعنى سكي كي كأقول شريا دا دالبا النبي صلى الله عليه وسلم سكي كي توسيكا دا بمبنشي بمبنشي نيوى وانديك بذاك إيسكا انتوابا باكم ذاك إيا وتعينهم قدر شبا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يا تتبتك الله kamar yadda yake so kuma yadda to idan mun fahimci wannan da kyau sai mu fahimci ashe mutane fa suna da bukatun wannan shiryen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi tunda dai ta tattaru akan nagartattun aqidu ingantattun ibadu kyawawan halaye da nagartattunta da kuma sunnoni tadogi masu kyau waɗanda suke gyara duniya suke gyara lahira to sai mu fahimci cewa ashe fa mutane suna da buƙatuwar shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin su zauna lafiya shi yasa babu yadda za a yi mutum ya ce wai na wadatu da shari'ar da Allah subhanahu wataala ya aika Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dashi domin ba zai taba yiwa mutum ya ce nasara ya samu dacewa a duniya ko a lahira ba sai in ya bi tafarkin da manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo shi domin a ciki ne yake cusa aqidan tauhidi kada ta Allah yake cusa yaqini da alkhairi yake cusa falala yake cusa kyautatawa yake haskakawa a rayuwa yake haskakawa a cikin mu'amaloli da dabi'u sannan kuma yake kiyaye tunanin dan adam yake yantar da dan adam daga bautan wani Allah na daga shaydanu na mutane da aljannu ya kiyaye rayuwar dan adam ya gyara shi duniyar shi da lahirarsa idan mutum ya kunkuɗi tauhidi ya kunkuɗi sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga ba abin da ke mishi girma a duniya sai dai girman Allah sai kuma wanda ya fi tafarkin Allah duk wani yana da mulki sai kaga ba zai tsorata ka ba dubi irin yadda sahabbai suka rika shiga wurin manyan masu mulki na duniya a wancan zamani irin mulkin Farisa irin mulkin Rum manyan masu mulki a duniya amma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka kunkuɗi tauhidi suka kunkuɗi imani sai kaga mutum da rigan shi ya gaggiya radiyallahu ta'ala anhu amma zai tunkari Kisra ko Kaisa ya tsaya a gaban shi ya gaya mishi kalmomi ta gaskiya ba tare da wani rawan baki ba ba tare da wani ɗari-ɗari ba zai fuskanci kaga mutum 300 sun fuskanci mutum 1000 za a yi yaki suna masu dogara akan Allah kaga mutum 30,000 sun fuskanci mutum 400 kuma su yi galaba da izinin Allah kaga ba sa tsoron kowa sai Allah duniyan ba su ɗauke ta kayan gabas ba
duniyar tana biyo suna watsi da ita saboda sun kasanta ta domin sun kwankwada daga ne gidansu cewa duniyar nan da ta kai darajar sauro fitan sauro a gurin Allah to da ko makwaldin ruwa da shar da kabiri sun gane cewa walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahman libuyutin suqufan min fiddatin wa ma'arij alayha yadhharun wa libuyutin abwaban wa sururan alayha tak'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya sun gane cewa nan duniyar banza ce wannan duniyar ma da kullun nimbu ha'ula'i wa ha'ula'i min aqa'i rabbik duniyar da ake ba kafirai a ba mushrikai a ba hatsabi bai a ba ashararai a ba yahudi da kirista da duniyar nan da kima ai da mutanen kirki kadai za a ba amma Allah ya ce ma da ba dinkar mutane su kafirce ba to da duniyar ma gabaki dai an hana mummunai da an dauke ta da kwanta da kwarkwatanta da zinarorinta da azurfanta duk sai a tattara a ba kafirai amma in aka haka sai wani ya ce to kaga da a ce musulmi mutanen Allah ne ai da Allah dan ba su wani abu na duniya to dinkar mutane su kafirce ne Allah ya sanya muke ba numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i to irin wannan sune sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya kwanta irin wannan makaranta ilimin wannan makaranta to sai gaba abin da ke ba shi tsoro dan za kai magana da wani mai mulki menene nan ran baki shi ma mutum ne irin yadda yanzu zaka bukaci zuwa bayi shi ma an jima zai je bayi irin yadda an jima zaka ji kanka na ciwo shi ma zai ji ciwo in irin yadda zaka bukaci taimako na mata da yaya shi ma kake neman bukatun taimakon mata da yaya to menene ran baki har ka ga wani nan zuwa yana mawal sujada saboda shi ne gidan shi ne shi ogan shi ne kila ya bashi kujerar aikin haji ko kila ya sai mishi gida ko wani abu mai kama da haka to ina Allah mahalicci to duk wanda ya kwankwaɗi ilimin wannan makaranta ya warke daga wannan cuta ba zai faɗa cin irin wannan katafariyar cutar to mun nakalto maganar Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah tana da matuƙar kyau wanda ya faɗa ta a cikin Majmu'ul Fatawa mujallali na 10 shafi na 19 yake cewa war risala daruriyatun fi islahil abdi fi ma'ashi wa ma'adi kai sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa dole ne ga wanda ke neman ya gyara addininsa yana neman kuma ya gyara rayuwarsa fa kama annahu la salaha lahu fi akhirati illa bi ittiba'i risala kamar yadda ya zama babu yadda za a mutum ya ci nasara a lahira sai in ya riko da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam fa kazalika la salaha lahu fi ma'ashi wa dunyahu haka nan ba zai taba yiwa rayuwar duniyar shi take kyau bai gyara ta illa bi ittiba'i risala sai in ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam fa innal insana muddar ila shar'i Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa lalle mutum yana da matsalancin bukatuwa zuwa ga shari'a fa innahu bayna harakatayn domin ɗayan biyu ne harakatun yujlibu biha ma yanfa'uhu kowane mutum yana neman ya yi kazar kaza domin ya gayyato ya samu abin da zai amfane shi wa harakatun yadfa'u biha ma yadhurruhu kuma yana neman ya kokari domin ya yi abin da zai tunkuɗe mishi abin da zai cutar da shi Ibn Taymiyyah ya ce wa shar'u huwa an-nuru alladhi yubayyinu ma yanfa'uhu to shari'an Allah ita ce take haskaka mishi ya gane abin da zai amfane shi wa ma yadhurruhu da kuma abin da zai cutar da shi wa shar'u kaga shari'ar Allah nurullahi fi ardihi hasken Allah ne a ban kasa wa adlihi bayna ibadihi kuma adalcin Allah ne a cikin bayinsa wa hisnuhu alladhi man dakhalahu kana amina kuma wata irin wato abin nan ne mene sunanta wannan ganuwa ce duk wanda ya shiga cikin ta to ya samu aminci a duniya ya samu aminci a lahira ya ƙara wata magana a gaba yake cewa lallan risala lam yahtadi al-aql ila tafasil an-nafi wa ad-dar yace baicin sakon annabi sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi wato hankali ya gane filla na abin da zai amfani da abin da zai cutar a duniya ko a lahira yace to da haka yana daga cikin manyan ni'imomin Allah akan bayinsa mafi darajar wato ni'imar Allah akan bayi da ya aiko da annabawa da manzanni ya saukar da littattafai ya bayyana tafarkin madidiyaciya ya ce walaula zalika baitin haka lakanu bi manzilatil an'am wal baha'im da mutane sun zama kaman dabbobi kaman ainin wato dabbobi bal asharu halan minha faman qabila risalatullahi wa istaqama alaiha fa huwa min khairil bariya wa man raddaha wa kharaja anha fa huwa min sharril bariya wa aswa halan min al kalbi wal khinziri wal hawani bahim yace baitin sakon annabta to da mutum ya zama kare ma ya kai shi daraja alade ya fi shi daraja sauran dabbobi ma sun fi shi daraja da kuma darajar jama'a musulmi ta karkashin sakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai daga cikin manyan malamai na Allah ya fito yana tafiya da dalibansa ya hau kan gada wata yar karamar gada haka a gefe ta kore gefen hagu da dama kawai sai ga wani kare ya doso a guje nan da nan malamin ya ja kafan wandansa sai ya fada cikin taba sai daliban suka ce Allah gafarta malam kare ne zaka kauce mishi haka har ka fada cikin tabo kamar wasu suna ganin kamar wannan bai daidai ba sai malamin ya ce kai ku shiga taitayu kaga idan na bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam na shiga aljanna to na daran mu wannan karin wurin daraja a wurin Allah amma in aka yi rashin dace na kauce mata tafarkin manzon Allah har Allah ya sa na auta to wannan karin tafi in daraja a wurin Allah saboda shi kare ne ya muku mun shigo kiyama ko no turaba turaba za su zama in an ga mutsa sun dake tsakankanin su shi ba za a kashi auta ba balantan azabta dashi to amma dan adam fa idan ya kauce mata tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah subhanahu wataala zai azabta dashi to haka ne irin wannan magana na Ibn Taymiyyah daliban su Ibn Qayyim ya kawo ta a cikin littafin sa Madarijus Salikin bain manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a ilamul mawqi'in rabbil alamin ilamul mawqi'in rabbil alamin ya kawo magana wacce take nuni akan irin albarkatu da alkhairin shari'an da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma irin yadda mutane suke da matsalancin bukatuwa zuwa ga wannan a cikin rayuwarsu domin yace a ciki ne ma zaka ga فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح فهي بها الحياة والغضاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود يتكددون الخير لك غنش الدنيا فإنما هو مستفاد منها أنسى موشي لديك حسكا دا الله سبحانه وتعالى يأيقو النبي صلى الله عليه وسلم وحاصل بها كما يكبتني سبو لشريعة الله سبو لحسكا دا الله يأيقو النبي وكل نقص في الوجود duk wannan ƙasa da aibi da ka ganshi a cikin duniya fa sababuhu min ida'atiha saboda an toza ci shari'ar Allah ne walau la rusum qalbakiyat la kharajat ad-dunya wa tuya al-alam wa hiya al-ismatu lin-nasi wa qawam al-alam biha wa biha yusuku Allahu as-samawati wal-ardha an tazula fa idha arada Allahu subhanahu wa ta'ala kharaba ad-dunya idan Allah ya nufin duniya ta tarotse gabaki daya wa tayyu al-alam annana ad-dunyan nan gabaki daya rufi'a ilayhi ma baqiya min rusumiha sai annabi sai ya dauke duk abin da ya rage na alqur'ani mai girma da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato irin zamanin da manzo Allah yake cewa alqiyama za ta tashi ne ba za ta tashi ba har sai an kai lokacin da yake ba a fadin la ilaha illallah jazara aka kai lokacin da yake ba a fadin la ilaha illallah kashin duniya kenan to annan lokaci kuma duniya ba ta da wani amfani a lokacin nan Allah zai tarotsa duniya Allah subhanahu wataala zai nannaɗa duniya to haka nan Ibn Qayyim ya ce gaba da cewa fa shari'atu allati ba'atha Allah biha rasulahu hiya amudul alam ita ce ginshiƙin duniya ga baki da wannan safan wa qutbul fala ita ce wato ainihin cibiya na cin nasara wa sa'ada fi dunya wal akhirah min da ya kawo a cikin wato littafin sa ilamul muqayyin rabbil alamin to idan mun fahimci wannan da kyau to sai mu zo gaban da ke bayani akan cewa me ya sanya addinin musulunci ya samu irin wannan tagomashin ya zama alkhairin shi ya mamaye ko ina ya shiga kuma komi da komi to wannan ya samu asali ne saboda babu wata kusurwa daga cikin kusurwoyin rayuwa face sai da addinin musulunci ya tattauna akai ya yi tsari akai ya fitar da shari'a da dokokin da yake so jinsin dan adam ya rayu a kansa ga waɗansu jawani wanda al'allamatu sa'adi ya kawo su a cikin littafinsa الدرر المختصره في محاسن الدين في محاسن الدين حكى يوان التافي وند يتتشرو ايرين فغاغي ده بنغارورين ده الدين المسلمشي يا تبا وند هكن ينا نونا مك ايرين يدا الدين المسلمشي يا زما كيندو يا زما وتا تيكو يا زما وني ايرين كتا فارا بيغيري وند يكي دوك ابين ده كيكي يما سي كا سام الالامه تو سعدي يكي تشيوا فدوبي اند الدين المسلمشي يجنو اكن اصول الايمان wanda da imanin nan ne ake samun zukata suke samun tsarki ake samun rayuka suke kyautata ta hanyar imani ne ake samun nagartattun dabi'u su mamaye jikin dan adam kyawun aikace aikace kuma su zama su suke jagoran kansa abu na biyu dubiyar yadda dubi irin yadda addinin musulunci ya tsara arkanul islam wanda yake arkanul islam din nan ne daga sallah da zakat da azumi da haji da tauhidi ta karkashin nan ne ake samu mutane su nisanci alfasha su nisanci miyagun ayyuka kuma su samu tsaftataccen dabi'u su yaki miyagun dabi'u da dabi'un banza sannan kuma in aka tsaro innan abubuwan sai a samu kusanci zuwa ga Allah kun mutum ya farin jini zuwa ga bayin Allah in ka dauki al'amarin zakka in ka dauki al'amarin sadaqoki in ka dauki al'amarin waqafi da irin waɗannan abubuwan sai kaga idan mutum ya rike su sai ya farin jini a wurin Allah sai kuma ya farin jini a wurin bayin Allah yace dubi inda musulunci ya wajabta haɗin kai da dunkulewa wuri daya ya hani akan sabani da rarrabuwa wanda da wannan ne shi kuma za a samu ƙarfi za a samu buwaya ta karkashin ƙarfi da buwayan nan ne kuma za a iya ribatan irin baiwan da Allah subhanahu wataala ya yi madaidaikun ƴaƴan musulmi amma duk inda musulmi suke da baiwan su amma an danne ku America ke juya ku Ingila ke juya ku Yahudi ke juya ku babu yadda za ku amfana da irin baiwan da Allah subhanahu wataala ya ba ku amma yanzu mun samu ƙarfi muna cin gashin kanmu mu muke tsara tsarin mulkin da wato ya dace da mu shine littafin Allah da a lokacin da zamu samu ƙarfi sai mu ribaci irin amfanin da Allah subhanahu wataala ya mu daidaikun mu da irin basiran da Allah subhanahu wataala ya tattara mana addinin musulunci ya tattaru akan wato rahama da tausayi da kyauta da kyautatawa da tausayawa masu rauni wanda shi kuma idan aka riko da wannan daga nan ne zaka ribaci zukatan mutane zaka samu zukatan mutane ka mallake shi a hannunka saboda ka kyautata musu ka tausaya musu ka amfane su to ta sanadiyar nan kuma sai soyayya ya mamaye al'ummar musulmi sai a gusar da kiyayya da kyashi da jin haushin juna wanda yake kuma wannan sababi ne daga cikin sababa na rauni da sauransu addinin musulunci addini ne wanda ya gina akan ilimi da hikima da tafiya akan hankali ba haukataccen addini bane ba hauman addini bane ba bakauyen addini bane bai kuma sha bamban da nagartaccen tunani ba shi yasa idan aka samu wannan sai kaga aqida ta inganta sai kaga addini ya kyautata sai kaga ilimi ya yawaita idan aka samu waɗannan abubuwan sai kaga ana kokari ana tsatso waɗansu abubuwa da ke ƙarƙashin ƙasa waɗansu abubuwa da ke ɓoye waɗansu abubuwa da yake sai an zurfafa ilimi ake gano su sai kaga mutane suna bin tafarkin da ya dace sai kaga suna amfana da irin ababen da Allah subhanahu wataala ya zuba a rayuwarsu na ababen fa'idoji da abubuwan masu amfani sai kaga idan ilimi ya yi yawa sai kaga za a iya zuwa sararin samaniya za a iya haɗa ƙasa a tsatso albarkatun ƙasa a amfana da shi sai kaga iska wannan ana iya sarrafa ta a amfana da ita kamar yanzu air condition iska ce fa da kake shaƙa fa daga Allah subhanahu wataala amma da aka yi amfani da ilimi sai aka gano ya za a yi a killace wannan iskar a wuri daya a cire mata kaza a cire mata kaza a cire mata kaza sai a bar tsantsan wato sanyin da ke cikinta shine sai karkashin shi a matsayin air condition ba ilimi ne ke haifar da haka ya za a yi amfani da tekuna da irin albarkatun da Allah ya zuba a ciki ya za a yi amfani da hasken rana da irin sanyin wata duka ka ji an ce maka akwai a zafin rana akwai vitamin kaza vitamin kaza vitamin kaza duk ilimi ne to wallahi duk a cikin hasken addini Allah subhanahu wataala ya zuba irin wannan ilimin kuma masu ilimin mu na farko su suka yi kokari suka gano wannan wanda yake kuma aka yi ta cancanta irin wannan tunanin har makiyar addini suka kwace kuma gabaki daya suka zama kamar su ne masu haifar da wannan ilimin addinin musulunci ya shar'anta jihadi ya shar'anta umarni da abu mai kyau da hani akan munanan ayyuka wanda da wannan ne kuma za a iya tunkuɗe adawar ɗan adawa za a tunkuɗe gaban masu gaba da addinin musulunci sannan su ko musulmin za a gyara ɗabi'unsu a gyara halayensu ya kasance an gyara addini an kuma tunkuɗe ma addini makiya an kuma gayyato su sun zo sun shiga addinin sannan an cimma abubuwan da ake nema a rayuwa addinin musulunci ya shar'anta kasuwanci da al-ijarat menene ijarat mana abin nan kwadugo misali kwadugo da hada kamfanoni da sauran nau'o'in mu'amaloli wanda da wannan shi kuma za a cimma abaruriyat akwai abubuwan da yake rayuwa ba ta taba yiwa sai da su kana neman addini kana neman jininka ya kubuta kana neman mutuncinka ya kubuta kana neman tsatsanka ya kubuta kana neman dukiyanka ya kubuta to ta hanyar shar'anta wannan za a iya samar da waɗannan abubuwa akwai abubuwan da yake rayuwarka na da bukatuwa abinci abin sha tufafi wurin zama abin hawa abubuwan da zaka dafa abinci da ire-iren waɗannan abubuwan duk Allah subhanahu wataala ya shar'anta wannan domin a samu waɗancan morewar rayuwar da su Allah ya shar'anta at-tayyibat ababe masu daɗi na daga wato ababen ci da ababen sha da tufafi da auratayya domin me domin a karfafa wannan gangan cikin wannan gangan jikin yana da irin abubuwan da Allah ya tsara in ya ci su gangan jikin zai lafiya zai karfafa balanced diet da masu ilimin abin nan suke faɗi to ta hanyar ababen nan masu daɗi da Allah ya halasta gangan jikin dan adam zai karfafa sannan hankalin shi da tunanin shi zai kyautata sannan ko mutum zai samu hutu a cikin rayuwarsa ko mutum zai ji daɗi daɗin da zai haifar mishi da alheri mutumin da Allah ya halasta mishi a wurin mata zai auri mata shi ya fita nemowa matan ta zauna ta dafa mishi in ya dawo gida da gajiya a kashin lokacin da zai dafa amma yanzu matan ta dafa masa sai ya ci abinci ta dora mishi ruwan wanka sai ya wanka sai ya kwanta sai ya huta sai kwakwalwar shi ta huta gangan jikin shi ya huta to kaga da wannan sai a ji daɗi jin daɗi ne albarka kuma idan aka samu rashin dace ma aka samu saɓani da matan shari'a ta halasta ka sake ta don zuciyarka ta huta zuciyar matan ita ma ya huta duk wannan cikin shari'ar addinin musulunci shari'ar musulunci ta shar'anta halastun dukiya ya tashi daga wani zuwa ga wani ta hanyar ko dai mutuwa ai gado ko kuma ta hanyar kai sana'a a biya ka da wancan gidan na wani ne amma yanzu ne gidan ya rufe zaka dukiyar wannan gidan ya koma hannun ɗansa addinin musulunci ya yarda addinin musulunci ya shar'anta a kiyaye haƙƙoƙa akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin addini akwai haƙƙin annabi akwai haƙƙin alqur'ani akwai haƙƙin iyaye akwai haƙƙin ƴaƴa akwai haƙƙin maƙwabta akwai haƙƙin mata akan miji da haƙƙin miji akan mata akwai haƙƙin sauran al'umman duniya gabaki daya addinin musulunci ya ce kowanne mai haƙƙi ya tsare mishi haƙƙinsa saboda me ta nan ne za a sami tunkuɗa zalunci a kuma tabbatar da adalci addinin musulunci ya shar'anta a tsaida haddi duk wanda ya keta alfarman Allah wanda Allah ya sanya haddi a ciki to addinin musulunci ya ce a tsaida haddi kuma haddin nan ba zubi ɗaya bane gurgurdan laifin mutum gurgurdan iya irin haddin da za a yi mishi gurgurdan inda ya keta haddi gurgurdan iya irin haddin da za a yi mishi wanda da wannan shi kuma za a sami wato kima da darajar za a sami kima da darajar al'umma za a kare mata kimanta domin duk al'umman da ya zama babu haddi a cikinta idan wani ya saba ba za a ɗauki mataki ba wanda ya ci dukiyar wani ya ci banza wanda ya zubar da jinin wani ya zubar da banza to ai wannan al'umman ko dabbobi ma ai ba sa irin wannan zamantakewa don haka idan aka tsaida haddi wanda ya keta wata alfarma shi ma a keta masa wanda ya kashe wani a kashe shi ko a karɓi diyya a yi kisasi wanda ya zubar da jinin wani a yi mishi kisasi wanda ya salwantar da dukiyar wani ya biya to da wannan sai kaga al'umma an tsare mata kimanta sannan an tabbatar da zaman lafiya da aminci a cikin al'umma sannan sai ga an tunkuɗe zalunci an kuma tunkuɗe irin jin haushin juna din nan da kyashin juna da ke cikin zakata saboda mutumin da aka ƙetare mai haddi ya kai ma 'yan sanda domin a kai kotu a rana mishi kawai sai ya ga mutumin an sake shi yana harkarsa kaga zai riƙa jin damuwa a cikin zuciyarsa in wani ma ba mai haƙuri ba ne yana iya cewa Allah zan ɗauki mataki da kai to idan ko aka bi kiyaye dokoki da haddoda to sai a sami an tunkuɗe irin wannan zalincin da irin wannan ƙaiƙayin da ke cikin zukata addinin musulunci ya yi umarni da idan ga mutum yana da dukiya amma kuma ya zama mahaukaci ko ya zama yaro ko ya zama safihi wani bugun shamu ko ya zama ana bin shi bashi kuma bai iya tara kuɗin da zai biya waɗanda suke bin shi ba addinin musulunci sai shar'anta to a ƙwace dukiyar nasa a yi mishi hazu da malamin suke kai shi ne a je ma'aikatansu a karɓi takarda a je banki a ce to yanzu ba shi zai riƙa sainin yana cire kuɗi ba da kar a ba shi ATM mahaifinsa ko uwansa ko wadansu ɗan uwansa su ne za su zo suna cin kuɗi a banki. Saboda mene yana karɓan kuɗin ba zai sai wa matan shi abinci ba, ba zai sai ma ƴaƴan shi ba zai biya musu kuɗin makaranta ba, yana karɓan kuɗin zai je wa shashin shi na cikin kwana biyu uku ya kashe kuɗi. Ka ga wannan safihi ne. To sai a je a yi mishi hajji, sai a je a sha makarantar da shi da kuɗin nasa. Sai kasance iyayensa ko wakilansa su za su ka tasarfi a cikin dukiyar nasa. Duk addinin musulunci ya shar'anta wannan. Addinin musulunci ya shar'anta abin nan al-wafa'at, wato irin rubutu da ake yi ko waɗansu abubuwa da ake yi domin tabbatar da haƙƙin masu haƙƙi. Shi ne kamar shaida, a rubuta shaida ko a nemi shaida, kai wani kana shaida na bashi bashi eh, ko kuma ga wani rubutu da aka yi, ko kuma to ga jingina ko ga wani lamini. Wai duk wannan addinin musulunci ya shar'anta shi ne saboda a tsare haƙoƙan masu haƙoƙa, kuma a faɗaɗa ƙofofi na mu'amaloli. Kar ka zama kifin rijiya, ka faɗaɗa ƙofofin mu'amalolinka da jama'a, wanda ta ƙarƙashin nan ne za ka amfani wasu, wasu su amfane ka, za kuma ka tsaya da adalci, kuma rayuwarka za ta yi kyau. Addinin musulunci ya shar'anta cin bashi da kuma ajiya da aro. Saboda me? Saboda a samu biyan buƙatun yau da kullum. Kana so ka yi wani abu amma baka da halin da za ka sai abin, to je ka arama. Baka da kuɗin da za ka biya kuɗin makaranta, to je ka ci bashi ma. Saboda me? To da wannan za a cimma buƙatun yau da kullum. Za a busar da baƙin ciki daga cikin zukatan mutane. Alkhairai da albarkatu da yawa za su tabbata, kuma haɗin kai da ɗinkewa wuri ɗaya zai yi wa a cikin al'umma. Addinin musulunci ya shar'anta waɗansu ƙa'idoji wanda da su ne za a warware saɓani ne yau da kullum. Ka gani, ya sanya a kawo hujja, a kawo shaida, a kawo ƙara'in da bayyinat da burhan. Duk addinin musulunci ya sanya su ne saboda a gusar da saɓani da ke tsakankanin mutane. Addinin musulunci ya yi umarni da shawara, wanda yake ta hanyar shawara za a cimma yanayi mai kyau a rayuwa, za a cimma hanyoyin wato alkhairai da albarkatu, za a kai can ƙololuwa wurin cimma alkhairai, za kuma a haɗa kan al'umma, al'umma kuma su ɗinke guri ɗaya. In ya zama shugaba bai shawartar talakawansa, sai su riƙa jin zafin shi, sai su riƙa zantan shi, suna mishi Allah ya isa bai gane. Amma duk abin da ya taso an zauna an tattauna, sai ka ga baka taɓa tunanin wani abu, amma Allah zai haskaka mu wani, sai ya ba da shawara, kuma sai ga an ci nasara. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yana irin waɗannan. Addinin musulunci ya yi umarni da a gyara duniya, kuma a gyara addini, bi ma'ana a samu balance. Kar ka ce ko mu 'yan addini zalla ne ba ruwanmu da duniya, a'a, kar ka ce mu kuma 'yan duniya ne ko ba ruwanmu da addini. Duk wanda ka ɗauka kafa da shi, addinin musulunci ya sanya da ilimi da addini da shugabanci abu ɗaya ne, suna tafiya ɗaya ne. Duk yadda aka raba su, matsala ta faru. A ce ga shugabanni amma jahilai, dole ku taɓa ganin tasgaro. Ga malamai amma ba su da ƙarfin zartarwa, dole ka taɓa ganin tasgaro. To da haka dole sai an haɗa, suna taimakon juna ne. Sannan addinin musulunci ya tattali idan an ci nasara ko kuma a kai hari waɗansu wurare domin a ta buɗe faɗin musulunci. In aka ci waɗansu wurare da yaƙi, a koyar musulmi yadda ake ɗaukar nauyi da ɗaukar zafi, wato ka ɗauki mashaƙat na rayuwa. Aka kuma koyar musulmi yadda ake kariya lagon abokan gaba, a kuma isar da alkhairi zuwa gare su, a kuma tsara rayuwa ce kyau. Kai addinin musulunci dai babu abin da ya bari, ya gina akan aƙidu, ya gina akan ɗabi'u, ya gina akan ibadu ta baki ɗaya. To idan ka fahimci wannan a takaice ne ya kawo saboda yanayi na lokaci, amma in ka duba wani littafin al-alamatu sa'idi za ka ga inda ya kawo bayanin sosai. In kuma ka duba kamar littafin ilamul muqina rabbil alamin na ibn qayyim din nan, za ka ga inda ya faɗa da waɗannan matsaloli, ya kawo su da faɗinsu. To idan ka fahimci wannan, sai ka ga ashe musulunci ya riga ya cika. Bai da buƙatun ƙari, bai da buƙatuwar rufi. Shi yasa Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Sayyidina Abdullah ibn Abbas yake cewa addinin musulunci ya cika bai karɓan ƙari, ya kuma cika bai karɓan rufi. To da wannan sai ka gane ashe musulunci kawai sai dai kake. Sai dai ka baka da wani zaki. To idan mun fahimci wannan shimfiɗa da kyau, to anan ne sai mu zo gaban da. To yanzu ana son ka yi riƙo da addini ba tare da ƙari ko rage. To ƙari da ragin shi ne al-ghulu wal jafa, ko al-ifrat wal tafrit. Ghuluwi shi ne wuce wuri, if abin nan jafa'i shine sakewa da haka a cikin taken an ce ba tare da sakewa ba sakewan shine gulu ko sakewa sakewan shine jafa'i ko kuma badal ifrat wa tafriq al ifrat shine sakewa at tafriq wuce wuce kila jama'a musulmi an fahimci da kyau to da wannan sai mu fahimci idan ka kalli addinin musulunci ga baki daya mazowa addini to zaka ga ɗayan mutum uku ne akwai mutumin da yake shi ya dauki janibin sakewa wato yayi watsi da karantarwar addini ya dauki abin da safa-safa ya ki ba da wajibin da Allah ya dora masa ya ki yin addini irin yadda Allah subhanahu wataala ya ce ayi addini ya fita daga cikin umarnin Allah ko kuma ya ketara haddodin Allah subhanahu wataala to wannan duk in ka tattara shine mene a musulunci shine fasikanci kenan wanda ya ki yin addini irin yadda Allah ya ce ayi Allah ya ce a tsaye da sallah guda biyar akan lokacin su sai ya ki yin su akan lokacin su baya ya fita kenan daga cikin umarnin Allah ba Allah ya ce a tsara haƙƙin masu rauni na daga mata da yara sai ki tsarewa kaga ya fita daga cikin umarnin Allah to wannan shine fasiki kuma fasikancin nan yana ɗaukan tun daga kafirci zuwa ga abin da bai kai kafirci akwai wanda watsi da yake yi da addini da sako-sakon da ya ɗauki addini da rukunsa kai nan kashin da yake ma addini da yadda yake kallon addini yake wulakanta addini ta kai ga ya faɗa cikin kafirci shine Qur'ani ya ce a kuma kana mu'minan kaman kana fasikan fasikan anan bi ma'ana kafira shi yayi watsi da addinin ne kawai kulliya la yu'minu bi wa la yata'allamuhu wa la ya'malu bi ababan addinin ma jabi yaje da su ba akwai irin almaniyun din nan aqidar secularism wanda suke ganin addinin musulunci wani abu ne kawai ya kawo mutane rashin ci gaba kuma da sunan musulunci ya kawo mu al'umma rashin ci gaba ya tauye haƙoƙan mutane a cewar mace sai ta kyakkyawan shiga sai ta sa hijabi sai ta waye siyasa a ce wai sai tsarin da wani Qur'ani da sunna ce ayi siyasa alaƙoƙin mutane ne mutane suna da daman da za su ƙara yadda su ga dama a ƙarƙashin nan dimokuraɗiyya take nan mutane suna da daman da za su ƙara siyasarsu suna da daman da za su ƙara kasuwancinsu suna da daman da za su ƙara zamantakewarsu a ce wai ana son sai an shigo da addini to wannan tsananta addini wa'annan ba su ne munafikai ba kaga wannan aqidan kafirci ko da kuma mutum yana da rigar addini kuma za ka rika ganinsu a cikin al'ummarmu babu ne fi idan ne wata ishara jama'a saboda muhimmancin shi limamin da ya sallar arafa a bana wani Muhammad bin Abdulkarim al-Isa yana daga cikin masu irin wannan kafirtacciyar aqida malamai da dama suna kafirta shi suna kida cikin munafikai saboda yana da aqidan da Kirista da Yahudu da addini da ake yi Kirista yakan je gurin Kiristoci ya bauta har addinin Buzuyu wannan buzawa din nan yakan je cikin su ya bauta shi yana ganin me ko tsananta addini ne a ce wai waye da Kirista da Yahudu da wai duk kawai ɗan uwan juna ne kuma shine wannan shekara aka zaba yi sallah a Arafa wallahi tallahi malamai da dama sun tafi akan cewa wannan aqidan shi na raddani kun san abin da yasa na kawo wannan magana har wani ya rubuta da fudo bassa ya ji irin yadda ya sake sakin waɗansu kalmomin da yake a duniyar musulunci wannan munafinci kar gobe ka ji ana ta zuzuta shi a mai da shi wani babban malamin da yake fatawoyin shi su fi fatawoyin manya-manya malamin da duniya ce da su shi yasa na kawo wannan magana kuma an zaɓe shi ne da gangar ba wani kuskure ba wancan shugabanni na Saudiya ne Allah ka shiryar da su bannan da suke mu addini yafi irin amfani suke mu addini Allah ka shiryar da su to wannan shine misali irin aqidojin kafirci din wanda yake da alaka da addini fasikanci ne amma kai ga matsala ta kafirci akwai kuma abin da bai kai haka ba kamar irin wanda ya kangare mu Allah a cikin wata doka daga cikin dokoki kamar da Allah subhanahu wataala ya shar'anta yadda ake bashi da yadda ake sheda da yadda ake rubutu sai ya ce wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum in kuka aikata abin da Allah ya hana ku dinna a cikin al'amarin bashi da waye da fa innahu fusuqun bikum wannan fasikanci ne kaga wannan bai kai kafirci ba ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kaga wannan bai kai kafirci ba mutum yayi ha'inci yayi ƙarya duk wannan bai kai kafirci ba so dan haka wannan shine wato ainihin fasikanci kuma shine sake waɗanda ake magana akai wanda kuma duk wanda ya sake ko dai a ce yayi iki ko a ce ya bari ya bari domin da ma matsalolin ta kofofi biyu suke fitowa ko a ce mutum yayi sai ya ki to ya sake ko a ce yayi sai ya ki yadda aka ce yayi shi ma ya sake ko a ce ya bari sai ya ki bari ko kuma ya bari ba ta irin kofin da aka ce ya bari duka banna ne sake wa sunansu shine kuma jafai kuma duk wanda ya wannan to ya ketare haddin Allah tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu ko kuma may yata'adda hududallahi fa ulaika humu zalimun duk wanda ya ketare iyakan Allah dama ma'anar hududullah shine wani abu ne aka baka dama kai amma in ka zo nan ka tsaya sai mutum ya wuce to ya ketare haddin Allah ko ayi ko abai to duk wanda ya ketare haddin Allah to fa ulaika humu zalimun azalimi kaji yadda sake wa take kai ga mutum dan haka abin da ya wajaba akan kowane musulmi shine ya riko da addini kamkam ya riko da addini irin tafarkin da Allah ya ce ya riko shi manzon Allah Allah subhanahu wataala yana cewa yayi haya qudil kitaba bi quwwa ya kai annabi ala ka rike littafi da ƙarfi dokokin da aka sanya maka to ka rike su sosai hananan da aka yi maka ka kulle da su sosai ka nisance su a cikin hadisi wanda muslim da wani shi suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na bar muku abin da yake matuƙar dai kun yi ƙoshi ba za ku ƙoshi ba littafin Allah wannan zaburarwa ne da faɗaitarwa akan riko da littafin Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin wata addu'a Allahumma inni a'udhu bika min ajzi wal kasal wal jubun wal haram wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min adhabil qabr kamar da Bukhari ya rawaito annabi yana roƙon Allah ya tsare shi daga gajiyawa da kuma kasala al ajzi shine abin da aka ce kai lalacewa ta saka kasa yi ko abin da aka ce ka bari lalacewa ta saka kasa bari ka gajiya ke alkasal kuma san jiki da san jin daɗi ka san wannan abin bai da kyau an ce ka yi amma ni kuma ina son in ji daɗi to ba zan yi ba ko kuma ina son in gole to sai na yi kuma ka sani to sai manzon Allah ya san waɗannan matsaloli guda biyu suna jawon bawa fushin Allah kamar yadda wancan aya ta tabbatar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allah ya tsare shi daga al-ajzu wal kasal kai ma karɓe wannan addu'a kuma yana da kyau mu fahimci wani abu duk da yake wannan matsalar to tana da fa'ida sosai amma dai da yake malamai sun tattauna ta kamar Ibn Qayyim a cikin littafin sa Fawaid ya tattauna cewa da yin abin da aka ce karka yi da barin abin da aka ce wato mutum ya yi abin da aka ce kar yi da kuma wanda ya bar abin da aka ce ya yi wanne ne fi girman duniya a wurin Allah kun gane mutum wannan aiki an ce ka yi ne sai ka ki shi ya fi girman duniya a wurin Allah ko wanda aka ce ka bari sai ka ki bari menene fahimtar ku kan wannan dan uwa da ku nake mai fahimtar ku wannan an ce ka yi sai ka ki shi kuma wancan an ce ya bari sai ya ki bari wannan ne fi girman zunubi a wurin Allah wanne kenan wanda aka ce yayi yaki shi yafi girman zunubi to wanda aka ce ya bari yake bari ba to malamai sun tattauna wannan Ibn Qayyim ya kawo wannan matsalar a cikin littafin sa da dama amma abin da yake cewa shine wanda aka ce yayi yaki to yafi girman zunubi a wurin Allah fiye da wanda aka ce ya bari yake bari dubu wancan hadisin da manzo Allah yake cewa idan na umurce ku da abu ku zo mishi masabatu amma in na hane ku ku nisance shi gabaki daya in na hane ku ku nisance shi da haka ya nuna nisanta yafi sauki abin da yafi wahala shine a ce kai kai to sai annabi bai ce mana ku yi duk abin da nace ba sai ya ce ku zo shi masabatu amma abin da nana ku wannan za a iya bari a nisance shi shi yasa malamai da suka yi tattaunawa mai zurfi sai suke cewa ka dubi sabon waɗansu mutum biyu waɗansu abu biyu annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya ce yayi ne ko ya ce ya bari ya ce kar yayi ne ya hana shi ne kar ku ci itaciyar nan hani aka yi masa amma sai ya ci ba a gafarta mai ba an gafarta mishi amma Iblis shi an hana shi ne ko an ce yayi ne an ce yayi ne yayi ga yi nan la'ana tana bin shi daga nan har tashin alƙiyama haka malamai suka kawo wannan matsala suka tattauna akan ta sosai to mu muna fatan da ƙin yin abin da aka ce a yin da barin abin da aka ce a yin duk Allah ya nisanta mu da shi dan duka kofofin fuskanci kuma suna iya kai ga mutum zuwa ga kafirci kuma abin da ke jawo mutum kaga ya ki yin abin da aka ce ai ko ya ki barin abin da aka ce a bari ko dai zama jahilci bai sani bane shi kaga jahili yana da matsala shi sa Qur'ani ya ce fala takununa minal jahilin ko ana ha maza ha mata karka yadda kar mu cikin jahili saboda jahili ne shedan ke bullo mishi da kofofi mabambanta sai ya dauka yana gwanin tare yana koyon sabon Allah sai ya dauka yana gwanin tare yana kuma yana sabon Allah da haka jama'a kar mutum ya dai zama cikin jahili duk halin da ake ciki ka samu majalisin da zaka rika zuwa kana karatu ko da ka kai matsayin da baka iya gane baki to ka zauna a majalisi dan ka gane baki shi malamin ya karanta baki ya mai da shi fari in ka gane fari shi kenan magana ta kare kar mutum ya ce to yanzu ya kana ne kusan 70 ni me zan gane in dai kana sauraron magana ka hankalta to ka cin kan majalisin da zaka rika zuwa kana ko kuma ka sala kamar yadda wannan hadisin ne kawo yakan sabbar mutum ya zama mai jafai mai sakewa mai cin gashin kansa musulunci bai iya juyar shi me yasa dawo tsaban kasala ne kawai shi ya saba shi dan gayu ne shi a cewa sai an tashi an je sallar asubahi shi fa yakan tsaya fa yana kan computer yana kan system fa karfe 1 da rubi 2 na dare ta yasa a ce sai ya tashi ya je asubahi kaga wannan kasala ce yana jawo mutum ya zama yana irin wannan sakewa ko kuma al'ajab gajiya wancan kamar yadda muka yi bayani ko kuma fasadul hawiyya ya zama zuciyar mutum ta lalace fa innahu athimun qalbuhu bil qur'ani ya kawo mutum ya ma zuciyar shi ne ta lalace ga baki daya babu alkhairi a cikin ta to sai ka ga yana take shari'o'in Allah yana karan tsaye ga dokokin Allah subhanahu wata'ala ba kuma abin da ya dare shi wala ta ku ba ko kuma at-taswif mutum ya ta ai bari in Allah ya yarda insha Allah in dai aka gama in dai muka gama muka yi graduation to zan zama mai riko da addini amma yanzu to abin da ke hana riko da addini to mutum dai ban zama graduate bane at-taswif wani kuma yana ganin wallahi abin da yasa kawai yanzu nake dan taba shaye-shayen nan dun ban kuɗi bane amma insha Allah dai yanzu na zaka yi ta Kaduna za a dauke ni a NPC in aka dauke ni ne gida ne kaza insha Allah shikenan haba ka baka labarin zaka kai wani kuma yana nan yana ganin ai daga ranan da na haddace alqur'ani shikenan ulaika humul mu'minuna haqqan shi ya zama mu'min at-taswif ko kuma lokaci abin da ke ja mutum ne wannan yakan karkatar da janibin arraja mutumin da ya kyautata zato ga Allah kyautata zaton ya wuce kima sai ya ranto ne din yanzu kawai nazo na sha giya sai ne din yanzu kawai nayi zina wallahi ghafurur rahim fa haka shedan zai tsawata mishi irin wannan to sai ga mutum yana taki dokokin Allah subhanahu wataala to gaba ta biyu ita ce kuma al-ghulu al-ghulu wato wuce wuri wannan gaba ta farko kenan sakewa to wannan al-ghulu shine sakewa shi kuma al-ghulu shine ketar haddi wuce wuri ko a cikin addini ko ma a cikin rayuwa Allah subhanahu wataala yayi hani akan wuce wuri ya kalubalanci yahudi da kirista akan guluwin da suka yi yace ya ahlul kitabi la taghulu fi dinikum ya ku yahudi da kirista kada ku guluwi a cikin addini al-imam ibnu kathir da yake fassara wannan ayan da al-imam al-qurtubi suka ce ai da yahudi da kirista da sun yi guluwi a cikin al'amarin annabi isa yahudu suka ce ai annabi isa ba dan shari'a bane dan zina ne qatalahumullah ai maryam mazinaciya ce zina ta ita ne ta haifa annabi isa sun wuce guri guri kiyayya kirista suka ce annabi isa ba ma wai ordinary mutum bane ba wai annabi bane kawai manzon allah ai shi ma allah ne sun wuce guri guri soyayya to shine sai allah ya hadasu gaba kide sai ya ce ya ahli kitabi la taghulu fi dinikum da ka guluwi bai da kyau ababen da ke nuni akan guluwi idan kaga mutum yana wajabta abin da Allah bai wajabta ba to wannan guluwi yana kaiwa ma zuwa ga kafirci in kaga mutum yana haramta abin da Allah ya halasta wannan guluwi ne shi ma yana kaiwa zuwa ga kafirci saboda fadin Allah subhanahu wataala ittakhadhu ahbara wa ruhbana arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam da wancan hadisi da muka kawo a farko wanda al-imam Ahmad ya rawaito da al-imam Tirmidhi daga Adi bin Hatim da manzon Allah ya karanta wannan ayan cewa ittakhadhu ahbara wa ruhbana yahudi da kirista sun rike malaman su da masu bautar su arbaban min dunillahi sun rike su ababan bauta koma bayan Allah wal masih ibn maryam haka ne sun rike annabi Isa a matsayin abin bauta koma bayan Allah sai ya ce ayya manzon Allah ni dai ban san mu kirista muna bauta mu malaman mu ba sai annabi ya ce malaman ku ba su haramta muku halalta muku halalta as ku haramta abu halas ne amma malamin ku sai su ce to ni edition yanzu ya fito abu kaza ba kyau sai kuma ku dauka ba kyau ko kuma abu kaza mai kyau ne abu kaza ba kyau sai su ce to amma yanzu an samu canji da haka yanzu yana da kyau ba fa yin haka ya ce muna yi manzo Allah ce irin butun da kuke musu ke saboda ya koma tashri' haƙi ne na Allah shakantawa meye halas meye haram ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تو أبناؤكم شين إن كجمت يا مزح يا أنت وندي ما يدع عبادة تقوم كموت أقوبة فشمعنا على ما شئت غلوي أنزل الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تشددوا على أنفسكم fayashaddidu Allahu alaykum kar ku tsananta makan ku sai Allah subhanahu wataala sai ya tsananta mu yace fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fa shaddada Allahu alayhim wadan su mutane suna nan sun tsananta makan su sai Allah subhanahu wataala kuma sai ya tsananta musu dubi kisan da Allah ya kawo mana a cikin suratul baqara inna Allaha amara an tabahu baqara Allah ya ce ku je ku yanka baqara kun ji an mata iyaka Allah ya ce ku je ku yanka baqara in suka zo ko kodaddiya ramin ya suka samu suka yanka sun yanka sani to amma ina sai sun tsananta maka su to a gaya mana launin ta a gaya mana kaza a gaya mana kaza a gaya mana kaza Allah subhanahu wataala ya tsananta musu a ƙarshe Allah ce fa zabahuha wa ma kadu yaf'alu a ƙarshe dai Allah ya sa sun samu amma kamar ba za su iya yanka ba duk yan suka sha to duk wanda ya tsananta addini to haka nan Allah subhanahu wataala yake tsananta masa duk hadisin sayyidina Abdullahi dan Abbas wanda Bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kuduba sai ya ga wani mutum a tsaye sai ya ce wancan wane ne sai aka ce ai Abu Isra'ila kenan sunan shi kenan sahabi Abu Isra'ila ayyayi alƙawari ne shi wallahi ba zai zauna ba yau a tsaye zai tsaya ba kuma zai shiga inuwa ba a ranar zai tsaya sannan kuma ba zai magana ba kuma yana azumi to lajikin Abu Isra'ila radiyallahu ta'ala anhu alƙawari yayi cewa yau ba zai magana ba kuma yana azumi kuma ba zai shiga inuwa ba kuma ba zai zauna mene manzon Allah ce ku umurce shi fa liya takalla ku umurce shi saki jiki ya magana shi wal yastazilla ya kuma je shiga inuwa wal yaqud ya kuma zauna wal tumma sawmahu amma cika azumin shi azumi dai bautan Allah ne amma ka tsaya a rana ko ka ki magana ko ka shiga inuwa wannan tsananta maka ne babu dalilin shi haka nan ga hadisin nana Aisha da take bada labarin wata mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gurin ta sai ga ta daura wani igiya haka annabi ya ce wannan fa aka ce ai wance kenan in ta zo kiyamul layli haka take yi ta kan tsaya ta tsaya tsayuwa mai tsawo in ta ji ta gaji sai ta dan jingina da wannan dan igiyar da tsawo mene manzon Allah ya ce mata ma alaikum min alaikum ma tuqun min al'am annabi ya ce kash ku dauki abin da za ku iya na aiki fa inna allaha la yamullu hatta tamullu allah baya kosawa da kuma sai ku kun kosa da allah ku dauki aikin da za ku iya a cikin wani hadisi bukhari kawo a cikin hadisin muslim manzon allah ce iyyakum al-ghulu ahirkum kuna nan ku akan zurfafawa da wucin gadi saboda abin da ya halaka wadanda suka zo kafin ku shine zurfafawa da wuce wuri a cikin addini cikin arabin da ke nuni akan cewa mutum ya wuce wuri a cikin addini idan kaga mutum na kai a cikin iya abin da shari'a ta zo dashi shi yaga abin da shari'a ta zo dashi bai mishi ba sai ya dan kara sai ya amfani da wayo ko dubara to wannan alama ce ta zurfafawa a cikin addini ta nan ne bid'o'i da dama suke fitowa a cikin wani hadisi na waɗansu mutane uku da suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi tambaya akan ibadan annabi aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin bacci da dare sannan ya tashi ya ibada yana yin azumi wata rana ya sha ruwa sannan yana auren mata ɗaya daga cikinsu ya ce to ai manzon Allah ne an gafarta mishi zunubansa ya za a yi mu haɗa kanmu da annabi ni ba ni ƙara yin bacci da dare ibada zan ta fafatawa ɗayan ya ce ba na ƙara yin azumi da rana zan ta azumi a ba na ƙara shan ruwa da rana azumi zan ta yi ɗayan ya ce ba ruwana da mata da awa da hidima ga addini kawai za mu shiga tushe da annabi ya zo ne ya ce musu wallahi inni la akhshakum lillahi wa taqakum lahu duk cikan ku na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye Allah amma duk da tsoron Allah na ina yin azumi nikan kuma sha ruwa nikan yi bacci da dare nikan kuma yi kiyamul layli sannan ina auren mata yana sai ce wannan ita ce sunnata duk wacce sunnata bata ishe shi ba sai ya ƙara da wayo ko dubara ko ba shi tare da ni to sannan cikin alamomin da ke nuni akan mutum ya zurfa addini idan mutum ya nisanci abubuwan larurorin rayuwa kawai mun shi ba zai amfana da su ba ya ce ni ba zan yi aure ba ni ba zan ci abinci mai miya ba ni ba zan sha wani abu mai daɗi ba zan sha zoɓo ba ba zan sha kunun aya ba ba zan sha kaza ba shi ne zai sha sai irin an samu kunu ɗin nan ya kwana bakwai ya lalace akwai da suke da irin wannan ana kiran shi darwish wani matsayi ne a cikin sufiya mutum baya cin abu mai daɗi abinci ma sai ya je bola abincin da ya kwana bakwai karnuka sun gama wasan su akai da awakai sannan sai ya ɗauka ka kaɗe sai ya ci wai saboda kare shagala nono sai ya kwana bakwai ba a firiji ba ko sati biyu sannan ya ɗauka ƙara waya kaɗa ci wannan tsananta ma kai da azabta da kai har ina ya ce ba zai sa kaya masu kyau ba in ya sa riga sai ta shekara biyu uku ba wanke ta sai ya wata huɗu biyar na bai wanka kuma ya ta karraba bi haɗin Allah yana ganin wani wannan yana kusantan Allah to wannan wuce wuri ne sannan cikin abubuwan da ke nuni akan wuce wurin mutum shine idan mutum ya ɗauki wani tsanani ya ɗora wa waɗansu al'umma ya sa musu tsaron zuƙa ka ɗauka kawai suwa ne duk kafirai ne ka fahimta ba tare da tantancewa ba ba tare da bada manzari akwai ma wani tafi akwai mutane da yawa da za su yi aikin kafirci kuma ba kafirai ba ne akwai wanda ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka saboda abin nan ya kuskure kafiri ne ba kafiri bane akwai mutumin da yazo zai mutu yace mai an shi din na mutu ku kona ni ku dauki tokana ku wawwatsa a kusurwayin duniya wannan tunanin kamar yana ji kenan cewa cin zuciyar shi Allah ba shi da kudura akan ya hada shi a kaida asali wannan tunanin kafirci ne amma tsabin tsoron yadda za su kwashe da Allah ne kawai dibe shi yayi wannan kuma Allah ya gafarta mu kun fahimce da kyau akwai mutanen da yake za su yi kafirci amma sun yi kafirci amma ba kafirai bane to idan ka dauki wata matsaya akan wani mutum ko wadansu al'umma ka dauka kowa da kawai su kafirai ne su wani fasikai ne su wani mujrimai ne to wannan matsaya zurfafa ne a cikin addini jama'a kila kun gane zurfafa ne a cikin addini shine irin yadda khawarij suka dauki matsaya manzon Allah ce ya qatuluna ahlul islam wa yad'una ahlul awsa kun tsafin zakin khawarij su musulmi suke kashe amma ba sa kashe kafirai sun kamo sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa suka yanka sahabin saboda yayi bi sayyidina ali saboda yayi bi abubakar da umar suka yanka shi suka dauko matan ke ma kin yadda da sayyidina abubakar da umar da aliyu tace eh suka farka cikin ta suka dauko dan dan ma aka kashe shi wato wannan ana yi ne wa an ta miki addinin musulunci ba ka gani irin wannan tasirin a wannan rayuwar da muke ciki ne ba ku haram duk wanda ya saka musu a fahimta hukuncin shi ke sa hukuncin shi kafin wannan tsanin addini ne gulubi ne sannan cikin alamun da ke nuni akan mutum ya zurfa a cikin addini na san lokacin ya yi kila a ƙara minti kaɗan da Allah mana wannan roƙo ne cikin abubuwan da ke nuni akan cewa mutum ya zurfa a cikin addini zaka ga yana da yawan tambayoyi da ba su da kan gado zurfafawa wurin tambayoyi ko kuma kwakwalo ilmoma koyayyu a fito da su duk wannan alamun gulubi ne a cikin addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce halakal mutanabbi'un masu zurfafawa sun halaka ko al-ghalu al-muta'ammiqu masu zurfafawa al-ghalun al-mujawizun al-hajj wadanda suke wuce iyaka fi aqwalihim wa af'alihim a cikin zantuttukan su da aikin su halakaku ne shine a cikin hadisi kuma manzo Allah sai yake cewa fa inna ma ahlaka man kana qablakum kaffaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim kamar yadda muslim ya rawaito abin da ya halaka wadanda suka zo kafin ku yawan tambayoyi da kuma saba ma abin da suke tambayan akai malamin suka ce duk wanda ke tambaya akan zatin Allah to ya wuce wuri an ce Allah na ji to ya jin Allah yake wannan wuce wuri ne ba hakkin ka bane ba wanda zai iya baka wannan wuce don babu wanda ya ga Allah ko kuma babu wanda cikin mu yanzu Allah ya gaya mishi ga irin yadda yake shi wuce wuri ne ko wanda zai tambaya akan abin da bai taba faruwa ba a ban kasa sai dai laukaniyat ko kuma iftiradat mu dauka in kaza ya faru to a bari sai ya faru a ce maka ga wani mutum yana tafiya a daji wata mata tana tafiya a daji shikenan sai wani abin tsoro biyo su sai namiji ya hau sama sai matan sai ta kwanta a ƙasa sai namiji ya mafarki sai maniyin shi sai ya zo ita kuma dama tayi wani kwanciya sai maniyin shi ya farjin ta sai ta dauki ciki sai ta haifa to wannan dan me hukunci shi sai a bari sai ya faru tukunna akwai irin waɗannan ko a cikin wasu mazahib kamar mazhaban hanafiya suna da irin wani iftirazat din da yawa laukaniya to inda kaza zai faru to kaza to mutum ya ta zurfafa akan abin da bai faru ba me dalilin shi to wannan gulubi ne a cikin addini illa jama'a an fahimce ni to ala ayi hal sannan cikin abubuwan da ke nuni akan cewa mutum ya wuce wuri a cikin addini idan ka ga mutum yana da ra'ayin kullum ya rika fito na fito da shugabanni yana yankan su shugabanni kawai a kashe su hukuncin su kenan to wannan alama ce daga cikin alamomin da ke nuni akan cewa mutum ya wuce wuri a cikin addini idan ka dauki kamar yanzu a wannan zamanin namu in ka dauki kamar boko haram su ne muka fi sani da wannan an yi tatsi su ne tatsi ne suwaye duk a baya amma a zamanin namu fi sani yan boko haram sune suka fito za su yi haƙi da shugabanni wanda ya yi tsawon shekaru 13 nan da ake yin ta har yau bata amfani mu da komai sai dai cutar an zubar da rayukan musulmi an sarwantar da dukiya an jefa tsoro a cikin zukatan mutane an cutar da al'umma da yawa a daidai lokacin da yake ko tako ɗaya ba su ƙara ma addinin musulunci ban sani ba ko ko kun san tako ɗaya da su ƙara ma addinin musulunci bas kara mun ta kokoyi an cutar da mu an yi lokacin fa da yake alaka kuma an da kamanta ba muka wannan baka iya aje shi a gida anan zare mun fara cin wannan matsalar muka ne yankan tumatir kana jin tsoro in ka aje shi me dalili boko haram to su ma ɗin boko haram ɗin Najeriya sun ci kwance ne an ba su kwance ne daga ƙasar Misar a 1960s lokacin da aka yi ɗan ikwan suka kafa gwamnati na Jamal Abdel Nasser to a lokacin nan lokacin da Jamal Abdel Nasser ya rikide aka kakkama ƴan uwa da dama masu addini aka kai su gidan yayi aka rika asartar da su ana dandana musu kuda akwai wani matashi a lokacin da ya wuce shekara 20 din wani abu ba Shukuri Mustafa wanda a lokacin nan ne abin yayi masa zafi yana ganin kamar irin su Jamal Abdel Nasser wanda yake tare muke faɗi cikin addini ana neman a kafa gwamnatin musulunci da su wane da su wane da su wane yanzu su ne suka rikide to da wannan kawai sai fara ganin kai to in haka ne ma wallahi in bukon nan ma haramun ne yin siyasan nan haramun ne a da fa ya je ya karanta agric ne degree yake da shi agric daga lokacin nan ya fara haramta suka fara haramta karatun boko suka fara haramta aikin gwamnati suka fara haramta siyasa suka fara haramta kaza daga nan suka dauke dole ne a fito a yato wadannan shugabanni to daga nan boko haram ta fara kasan Misar 1965 zuwa 1974 to shine ya zo mana nan Najeriya to kawai da irin jinin da aka salwanta don Allah cikin mu waye kididdigi jinin da aka salwanta shekara 13 da suka gabata to me matsala al-ghulu fi din tsanantawa a cikin addini a ƙarshe nan mun kawo magana Ibn Qayyim amma ba mu dauka tsallake shi a cikin madarijin salikin wanda yake magana akan cewa duk wata shari'a ta Allah sai kaga shedan yana da kisga biyu a cikin ta ko dai wanda zai sanya su zama suna da guluwi ko kuma wanda zai sanya su zama suna da sakewa bari mu tsallake ta inda zaka duba mujallidi na 462 to dalilan da ke kawo guluwi ko dai jahilcin Qur'ani da sunna kawai hamasa ce ke ɗiban mutane da kuma jahilcin awa'id na mutane bambam abin na alfurukul fardiyya differences da ke cikin mutane wani Allah ya yi shi mai zafi ne wani Allah ya yi shi mai sanyi ne wani Allah ya yi shi mai kaza ne duk ba ruwanka da wannan mutum ko ya ɗauka to dole mutane su tafi a salo ɗaya a zubi iri ɗaya to wannan na kawo guluwi kau da kai daga malamai wanda Qur'ani ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kalo duk yan boko haram za ka ga ba su da wani babban malami da ke ba su wata fatawar su ya su ne akwai wasu mutane da baka tattauna da su cikin ɗan hijira wa takfir wanda suka yi naja da suka gan mu ne haka da wani daga cikin wanda suka sani sai suka ce yawwa wani mun san ka tsawon lokaci kana da kokari kana da kaza amma yanzu muna son mu san aqidan sai muka ce wani irin ku san aqidan shi ai aqidan shi kamar yadda kuka sani ne ku ne in kuke da bakin aqida za ku zo da ita sai suka ce to ga aqidan su duk wanda bai da su ba kafiri ne duk wanda bai hijira ba kafiri ne dole a yake su waye to waye babban malamin ku dake ba ku fitawa sai suka nuna wani matashi ko shi ne babban malamin su sufahaul ahlam da annabi ya ce ku da faula asnan ga karancin shekaru ga hauka da dudu da hauma to shi ne babban malamin su to kau da kai daga malamai yana jawo gulumi haka nan san ran yana jawo gulumi akwai wasu matasa guda biyu da suka rubuta Sheikh Al-Albani Muhammad Nasir Al-Din Al-Albani suka ce mishi alaga fa tamalan ku ne yan bid'a kuke cewa wai kafirci ba kala ɗaya bane wai akwai babban kafirci akwai karamin kafirci akwai babban zalunci akwai karamin zalunci to wannan magana ta ku bid'a ne haka daliban suka ga Sheikh Al-Albani sai ya ce ku hankalci abin da kuke faɗi kuna nufin yanzu kafirci iri ɗaya ne zalunci abu ɗaya ne suka ce eh sai ya ce mu dauko mu abin nan wannan littafin garibul hadith da aka dauko sai ya ce budo mun abulmu sai aka budo azumi sai gashi ibnu athir ya kawo a cikin addu'an annabi allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira sai ya ce musu gashi manzon allah ya ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira kuna nufin kenan yanzu annabi ne nufin allahumma inni kafartu kufran kabiran wa zalamtu zulman aziman daya daga ciki yana ganin haka ce subhanallahi na gane kuskure nan take ce na tuba ma Allah na jinye daga wannan mummunancin nan dayan ko yace maganar shi tana nan zalunci dai ne tunda annabi ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi to ko kafici ne ko annabi aka kaka shine zalimin maganar sa daga ƙarshe suka ce da ƙarshe ya koma cikin riddamai ciwon can mutum haka munajjid ya kawo cikin maganar sa da haka san rai na daga cikin abin da ke jawo gulumi mutum ya kike shi sannan ruduwa da kai mutum yana jin ne ilimi ya karanci larabci ya karanci musulun hadith ya karanci kaza ya san kaza ya san kaza sai ya fara ganin babu wanda yake sa'a nan anan da haka duk abin da na kudi dole matafiya ɗaya ne babu matafiya ta biyu wannan shine sai kawo ga dalili na gaba shine ihanatul akhari mutum ya riƙa wulakanta mutane yana ganin kowa mabiya ce shi duk abin da ba ni ne ba ba ni na tsara ba bai yi ba to wannan duk yana jawo gulubi a cikin addini ko kuma mutum ya karkatar da janibin tsoro akan janibin araja a can baya mun yi magana akan janibin araja to wanda ya fuskantar da ya karkatar da janibin tsoro duk nasoshin da zai kawo na azaba ne bai kawo nasoshi na rahama to idan tsoro ta yi mishi yawa sai ya tsananta addini har ya wuce wasu hakanan kuma gaggawa kafin mutum ya zauna ya gama fahimtar nassi ya gama fahimtar sabanin malamai akai duk ya riga ɗan matsaya ya bid'anta da duk wanda ya saba ma wannan matafiyar ta to gobe kuma sai dawowa sai ya gagare shi sai kaga mutum ya fada cikin gulumi to haka nan kuma fuskantar jafa'i da jafa'i shugabanni sun cutar da kai sun azalar sun zalunta maka sun azabtar da kai sai mutum ya dauki matsaya na taushi da zafi shi ma sai ya je kai cikin gulumi a cikin addini haka nan kuma makirce-makircen yahudi da kirista suna daga cikin abin da suke jefa mutanen cikin gulumi sai yahudi sai su yi amfani da matasa masu hamasa masu kishin addini sai su yi ta zuwa suna dasa musu miyagun tunani malam wani hukuncin shi a kashe shi malam wani hukuncin shi a yi mishi kaza bari in baku misali duk da yake na san kila abin ya zama ku gungurin ba Usama bin Laden lokacin da aka yi zaman Usama bin Laden kafin a fara Usama cikin ku akwai wanda ya taɓa sanin Usama a matsayin malamin addinin musulunci akwai wani ɗalibi da za ka iya nuna shi ka ce wannan ɗalibin Usama bin Laden ne amma lokaci ɗaya kawai sai ga Usama ya fito fatawan Usama a matsayin shi na mutumin Saudiya ya fi fatawan bin Bas fatawan shi ya fi fatawan bin Uthaymeen su ne malaman da aka san suna da ɗalibai amma a rana ɗaya aka haifar da wata Usama aka haifar da Usama fatawan shi ya fi na wancan malaman me ya babban fatawar Usama shine a yadda gwamnatin Saudiya a kashe su munafikai ne kafirai ne to ina Amerika ka zai kai mata hali mai daki a lokacin nan ya kuma ka sauki aiki musulmi su fahimce ka amma fatawar shi ba a yadda kafirai bane a yadda gwamnatin Saudiya ne da su da ire-iren su munafikai ne suna wilaya ga kafirai suna kaza suna kaza suna kaza wannan yakin cutar da musulmi ko an gwana da musulmi yayi an rurrufe marakiz ilmiya mu'assasar khairiyya ƙungiyoyi na addini wanda suke taimakon addini an rurrufe an takura musulmi ta ƙarƙashin nan aka karye Afghanistan aka karye Libya aka karye Misra aka karye kaza ƙasashen duniya na musulmi wanda suke riya addinin musulunci wanda suke addinin musulunci ko da ko a riyawa ne ba da ribis da riba amma ya buɗe kofa an ji an yi kasu an zuba da jininsu duk mai kawo wannan al-ghuluwu fi din to cutar wanda ghuluwu ke ma addini kaga yakan kawo mutum ya gajiya da wuri duk wanda ya tsananta addini yakan gaji da wuri akwai wani irin gulubi cikin sujada da naga mutane suna yi dake zamu danyi magana akan shi kadan nan daga ta danyi hakuri zamu danyi magana akan shi kadan insha Allah ta'ala sai kaga mutum ya zo ne sujada sai ya miƙi kamar ya kifa ciki ya kwanta irin wannan sujadan ya za a yi ka iya awa ɗaya da ita manzon Allah ya kalli sujada goshin shi na ƙasa goshin shi na ƙasa to class kila kun fahimta to ala ayi hal akwai sauran bayanai cikin cutar wanda gulumi ke ma addini a amma dai kan kawo fito yakan kawo mutun ya gaji nan da nan yakan kawo ka kyamaci mutane karkashin haushin su yakan kawo mutun ya takaita cikin wajibai duk mun kawo su da dalilan su yakan kawo mutun ya bata lokaci ya bata rayuwar shi a banza ba fa'ida yakan kawo rabuwar kan al'umma musulmi yakan halakar da al'umma yakan kuma jawo mutun ya kafarta ɗan uwan shi musulmi yakan kuma jawo Allah ya rika tsananta mu al'umma saboda masu tsanani a cikin su daka abin da yake zama daidai shine mutun ya dauki wasatiya a cikin komai a cikin aqida kamar da Ibn Taymiyya ya kawo a cikin al-wasatiya ya dauki tsakaitawa a cikin tsarki a cikin sallah a cikin karatun alqur'ani mai girma a cikin infaki a cikin addu'a a cikin soyayya a cikin zikiri da abubuwa da mabambanta har a cikin rayuwa ma a cikin azumma ma duk mutun ya abin nan har a cikin majifan shedan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo hankalin al'umma akan tsakaitawa ba tare da wuce wuri ba ba tare da kuma ci baya ba to a karshe haƙi ne dai na malamai su ci gaba da bayani ga al'umma su ci gaba da jawo hankalin al'umma su dora su akan daidai su yi musu bayani na ilimi na gaskiya su dora su akan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wacce take wasatiyya ce wasatiyya tsakankanin zurfafawa da kuma sakewa tsakankanin wuce wuri da kuma laku-laku da aka dole ne malamai su tsaya tsakani da Allah su yi aiki tukuru su kuma nemi taimakon Allah abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya yi ya sa ka a shirin jumma'a da dan zariya da tsayi wannan kasanta kuma mai tsakanta a can kuma ya yi ta saboda lokaci a gaskiya a shawara da kwamitin da dawa na wannan masallaci a samu wannan tsakanta kamar yadda aka karbi jama'a da ss a lokacin azumi a ƙoƙarin fassara ta zuwa da hausa turanci da kuma larabci da kuma kuma ta so na da abubuwa da dama da yasa tsallake waɗanda kuma kusan su ne rayuwar misali lokacin da zai bamu dama ya zama an cike da su kai tsaye ba takarda ce wadda take ta kan sarkuna ta zama shaɗe a kyale duk abin da ya kamata a tabo an tabo an fahimtar da mu menene hakikanin addini shi da farko halin mutane kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma abin da aiko shi da haifar bayan risala al-Muhammadiyya da albarkatu da muka samu da dama wanda aikin su gashi muna cin gajiya da kuma kasancewar addinin mu bar komai ba ba fakin tarihi
musulunci da nisan muhammadiyya
ba na abuwa wato abin da ya yi nauyi da za a je karɓar tarihi kamar yadda takardar ta bayyana mana kasuwar mutane kashi uku a wajen rahoton da shi ne akwai waɗanda suke yin kyanci wajen sabon sabo akwai kuma waɗanda suka sashi da baki ɗaya sannan akwai waɗanda kuma suka tsaya a tsakiya abin da dai saban takardar ke isa mana shi ne ba tsaya a tsakiya kamar da aka faɗa ne ba da kuma sabi ya karanta tun kuma kadari da ta ana ummatan wasafa ummatan wasafa mana da kuma ummatan adila wanda ke tsayawa a tsakiya ba wuce gona da iri sannan ba ku kasa zuwa isa daidai da abin da Allah ya buɗe shi ya buɗe na gani a cikin wasu ya ido na ya hango a cikin kasidar mana misalai da ya so ya ba mu lokaci ya zai a wajen abinci musulmi da ma zaka saki a kasarsa musulmi zai ci ga ciki ya zama ya yi cin tuzuru daga cika rage bandar kwanar da rike kuma ba ya ci dan kaɗan yana tafiya iska na ɗaukarsa tsakiyar nan da ya rage a kasa ciki kashi kashi ɗaya na abinci ɗaya na ruwa da ɗaya na ruwa ke ana cewa an kawo mu kuma su zama a wani wasu nan kyautar baiwa da kuma doki da likita sai ka bi baiwa da ka bi doki ta ce ban da likita ba masu jimu mutane ne waɗanda ke da hali a wajen cin abinci ba ma cin abinci sai lokacin bukata ya yi kuma in mun cin abincin ba ma cike ciki har mu
yace to kai na rashin lafiya a wannan gaban da kai hannu a cikin likita da wajen addinin mu na karanta mun digitanci malaya yana da misali akan nafaka walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna dhalika qawama yana da misali akan bada kyauta wala tajalida kama qulatan ila hunika wala tasha kullal bas misali akan tafiya wa ibadu rahman alladina yamshuna ala al-ardi hawla musulmi ko wajen tafiya musabiya ake san kafiya wa tasa ba ma ku kace bai an ko sa ana lafiya ba kuma ina tafiya ina lafiya kasa ba wata rana na shifa bin Abdullah wadda Umar bin Khattab zamanin sa ya sanya ta zanto mai kula da wani hisba na kasuwa ta ga wasu samari majiya kafi suna tafiya suna sando hankali hankali ta tattara masa kama ta ce ku zo nan menene haka suka ce ta kawo ce wani dan dashi ka ta ce ko su masu ta kawo ne ta tafiya hankali hankali ta ce wallahi kan yayi ko ta kawo ce don Umar dan Khattab shi ne khalifa ko shi abu koyi a wannan lokacin mutum da yake za masha asaba in yana tafiya ta kana shi ka ga namiji ka ga jabi ka ga sabu ka ga kuma ne ba wa idan ma da asma in yi magana ana ci ba a ce mai kace wa idan daraba abuja idan kuma kai kuskure ko kunci ya kama shi zai maka duka ko in ce shi zai mashi duka to dan da mutum zai duka ba ya duka masa wa idan hakama abda idan ya hukunci kuma yana kawo hikima da adalci ne ban sha'awa wa idan kana alima in ya karanta alqur'ani kuma ko kare ne sa mutum wa idan amma at'ama ashba idan kuma ya ciyar ya ba da abinci ne ga dawa kasa sai an ci an koshi wa idan tashma ashba in ya nemi shi kuma an bashi kaga duk a wannan da girman da ake dauka shi tafiya hankali ba za mu ce ta tafiya ba kamar yadda su wannan nasu magana suka dauka a takaice حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أتوقع وإن قدر ما في سوي ورديك وقال لا يجي أيه وجيه أوه من ذلك كده أزرقه كده كما أرشبنا لك كده كما أكاسا خير من ذا نسلين شيء شيء ما يكيب أجرم يسوع من الموضوع إني مجد أبقى من شيء وترانا wasu matasa guda biyu sun sami ne a masallacin jin a cikin jami'a suna da rajin a fakulti na injiniya sun biyu sun yi itifaki sun ci gaba da barin karatun ɗaya na arziki ko ɗaya na aji za su bari za su tafi ƙasar yamma me yasa saboda gaskiya nan ba a addini kuma ana duk wani abu da mutum ya ce a yi a tsarin karatu ba a yi ba ku kuma fage na jihadi su za su je ne su yi jihadi domin ba su san amsar da za su ba Allah ne Allah ya rage masa da su a cikin wannan jahiliya to na zauna da su mun ku awa ne muna magana na ce musu wallahi sai ku je ga ku dole ma Allah baiwar ibada ma a wannan kasar a yi wannan kasar da kuke hali akwai inda in ana kuma kana sallah biyar ma sai a sanya maka kayan da kin asiri wai dan me sallah biyar asuba ta yi wannan lokaci ka zo da asar ba da isha abin da kake so idan mutum ya san da asuba ta azu ko ba ne ke da sai can ba kan ya zama da ya rike addini wani rubo da addinin shine ba ne ba ai ka san ku sai a cikin dokar su mutum baya kara aure sai matan ta saka farko ta yi ta saka ne yana da mata ɗaya sai ya ƙara ne to amma in ba ta yi ba za a ko ayi aure da ta yi za ku ba za ku ko yawa wata rana mun ce na zo wajen malam Allah ya ji kasar ta da ta ci mutanen jama'a ya ci malam yana sai ya ƙara amma babbar da mata ni mata ta ce ko da ba sai ka ne ka da Allah ba ni shawara yace ki shawara ka fasa in dai zaka yi magana ka ta mutare ko ne to kaga sai aka ce sai ta sa a irin a garin al-Qahira akwai musallaci da mutane za ka ga mutane sun cika da azumi kuma da ramadan a musallaci an kunna AC an kwanta ana ta hujja a shirin hutawa ce da rage daga lokacin da aka kira sallar asuba sai da kuma sa ta biyu wai lokacin hutun kuma ya kare na rukun na tsaya sallar ba sallar ce ta wasu da AC da aka kunna a sallar wajen shi ne sun su dan fasin tani to ba za mu gode wa irin ni ba za a tsaya ba mu ba na sauƙi addini a wannan ƙasa da inda kake ganin mutane na ji ruwa a wajen ganin kafafe a wajen sallah a wajen ibada tare da ana ganin akwai abubuwa na ƙasa amma kuma lallai akwai dace wanda kuma zafin ko rashin fahimta da gulubi na addini shi ke sa mutum ya je bar ya je ya yi abin da kake yi ba abu na ƙarshe kan ma kamar yadda ake ganin lokaci ya riga ya ja malai yanzu na gani a cikin littafin sa ke dayo ya mana bayani dangane da abin da ake ce ma'anar sauƙiya akwai wasaf na gaskiya na addini musulunci addini alwasaf shi ne wanda duk bayanin da ya ce mana addini wanda mutum zai rike daidai da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyukan sahabbai masu girma da tabi'ai da manyan magabata duk abin da mutum zai dauko ya wuce wannan tsari ya zama gumi sannan duk abin da mutum zai ja baya ya je bar da wani aiki daga cikin ayyukan da suka tabbata daga magabata shi kuma ya zama kasawa da suke rashin kaiwa ne da yin mata to amma akwai wani abu da wato zai ce turawan yamma da kuma waɗanda suke tare da su suka fito da shi a shekaru na baya kuma ana nan ana ta fito da shi wanda shi ya gawo abin da ke faruwa a Saudiya da su abin da suke cewa modern religion wato addinin wasaɗiya a cikin addini ma'ana duk wani abu da musulunci ya zo da shi na karewa da kunya da mutunci da tsaron amana da tsaron gaskiya ya yi nauyi da yawa a ƙarƙashin wannan ne aka ba da damar mata da maza a Saudiya su je filin kallon ƙwallo su biya su shiga stadium a ƙarƙashin wannan ne aka ba da damar masu wrestling wanda suke kusan zindir ɗin suka shiga Saudiya a ƙarƙashin wannan mulkin da an san cewa shi ne mulkin tarbiyyar turawan kuma sai gine ta tsikan domin a kai ga haka da dukkan abin da ake bibiya da bakin sa yana fara ya ce zai jammara duk wasu ba da kan masu tsananta ba a addini wato malaman da suke cewa a tsaya a addini a kan gaskiya shi a wajen sa sun wuce gona da iri suna da tsanani addini wanda ku shi ne wanda zai zo yana compromising in principles din addini yana yarda da wasu abubuwa waɗanda suke na kafirci ne kuma ana ganin cewa babanci bambanci a tsakanin addini a zo a rungumi tafiya da baki ɗaya a ƙarƙashin duk wannan abin da ya yi wani abin da ya faru a kwanaki a Abuja a sai na kan ruwa ga abin da nake ake yi wani mutum da ya mutu yana da awar shi yana da ƙarfin halin gaya ma gwamnati gaskiya a kan cewa lallai gwamnati ta bari ana kashe mutane ba ta yi abin da ya kamata ba kada mutane su fito zaɓe amma sai ga shi da Allah ya bayyana da sirrin ya zama shi tare yake da Yahudawan da arna kuma ajandar ce wanda aka kora su aka yi domin ya gurɓata addini a tsakiyar santa na garin wannan birnin tarayya to kaga duk irin waɗannan suna nan a ƙasa shi mutum musulmi ya zama da fiye fadl yana da fahimta yana ganewa yana kuma rike da addininsa abu na ƙarshe da kila zan alaƙanta a cikin wannan zama a ƴan uwa masu girma muna a lokaci wanda yake kushe da babu mawuyaci a kowane fage na rayuwa na zuwa irin wannan bai kamata a ce an haɗu an tashi ba a yi tsokaci kaɗan a kan abin da kowa ya sani matsalolin nan da ake fari na rayuwa ba sai na abu ta ɗaya bayan ɗaya ba kowa ya san da su kuma wanda Allah a cikin hukunci na Allah ba za a sake irin wannan zama na goron sallah na azumi ko na layyama sai an yi abinda ake cewa zabe domin samar da waɗanda za su cike guragu na mulki da kuma shugabanci a matakai daban-daban a wannan ƙasa ta haka Allah ya kawo mana wannan tsari laccar da aka yi a lokacin Ramadan ta ba mu haske mai kyau a ƙasa kamala da sai Allah za mu yi kwamfin kuma darasin da ke ciki amma ƙarin tunatarwa ɗan uwa mu sani cewa lallai yana daga cikin gulubi a cikin addini mutum ya ce shi ba abin da ya shafi zafi ka'idojin da mallam ya faɗa mana a wancan zaman ya nuna halacci da wajibci ma na gudunmuwar da ya kamata mutum ya bada domin samar da shugabanci mai kyau domin samar da shugabanci mai karfi yana daga cikin ja da baya da sarkaci kuma mutum ya zauna ya ce to ko ma na mu ko na yi ai duka su ne mutum misali manyan jam'iyyun dukkan su musulmai ko kuma ana wannan musulmi ne mai bi masa musulmi wannan musulmi ne mai bi masa hanya kai ne mutum tsakanin ka da Allah ka ba da gudunmuwar ka ga wanda kake ganin maslahar al'umma tana a kai sannan sai ka bar ma Allah ya yi masa mu kuma ci gaba da addu'a Allah ya mata zaɓi na shugabanci mai alkhairi wanda zai kawo mana adalci da kuma canji mai kyau da tattaunawa a cikin al'amura na rayuwa mu sani dai muna da gudunmuwa mai matuƙar muhimmanci wajen samar da abin da zai gyara gobenmu ko kuma mu ci goben ƴaƴanmu da jikokinmu da yawa daga cikinmu a nan kowai su kasuwa ta tashi don kodin ci gaba Allah ya sa mu ci gaba amma akwai don su akwai ban firgici akwai tashin hankali da abin da zai zo nan da ƴaƴanmu nan gaba da jikokinmu idan abin ya ci gaba amma mun san Allah shi ne Ar-Rahman Ar-Rahim Allah zai kawo ɗauki zai kuma kawo taimako da sassautawa a cikin al'amari ya Allah ubangiji ya saka mu malam da alkhairi Allah ubangiji ya saka mu wannan cibiya da alkhairi masu tsara wannan wato aiki a kwamitin da'awa Allah ubangiji ya ba su dada ya kuma haɗa mu a madadin da baki da tambaya guda ɗaya ce ta zo kuma ina ganin cewa shi kadai ne da tambayar ɗaya da nake da ni ga malam sani domin a kara sa abubuwa a rubuce wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin malam tambaya ta ana ita ce mutum ne ya ce ya haramta ma kansa zuwa wata masallaci to mu ne hausa mu ba ta wannan kida ko ba su ji ko ba kan ne sai mu ce zuwa wani masallaci masallaci na ne ko ko ba shi to ya haramta ma kansa zuwa wani masallaci dan san sani sabani na duniya da imani masallaci malam shi ma wannan ya shiga cikin at-tahrim wuce gona da iri Allah ya saka wa malam da tsaye Allah kuma ya wuce da shi da
lafiya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وكما رد يد مكتب الحمد لله الله عز وجل تنبيه ما يدير دعاء أمسا تنبيه سا أي دك أبن دم مسلمين زي يروبزا حد إن كان الأمة مسلمي تو كوبا أكراش بلوي با تو أكراش فاسقانش دومين كوم نفقي ai babban abin da ya sanya Allah ke tuhumin su saboda suna yin abin da ke raunan al'umman musulmi da zaran al'umman musulmi suka rauni to makiya za su danne su ba kuma za a samu su kunin isar da sakon Allah sakon Allah kuma ba zai mamaye kasa wannan shine babban laifin munafikai suna zagon kasa ga tsarin addini ta yaya saboda suna raunan al'umman musulmi kaga a cikin hadisi ya ce wanda bai zuwa sallan asubahi da sallan isha'i munafiki to ta ina ya zama munafiki saboda yana raunana yawan al'umman musulmi yana raunana karfinsu so idan mutum ya ce ba zan je ko ya ce ya haramta ma kansa tun anan dai kaga ya yi gulubi gulubi ne ce ya haramta ma kansa abinda Allah ya halasta shine abinda muka yi magana akai sannan kofa ta biyu kuma ya raunana waɗannan al'umman musulmi
da aka binne cidan natijan da ta faru to shi yake da alhakin shi a gaban Allah subhanahu wataala sabani tsakankanin ka da wancan limami in za ku iya warware ta ku iya warware ta in ba za ku iya warware ta ba a ayi muku sulhu in ba zai yiwu ba in kai aka zalunta to ka bar mu Allah kai Allah ya isa ku da gaban Allah amma dai maganar wai ka haramta ma kanka baka da wannan haƙƙi idan mutun yayi wannan yake tarhaji gaskiya wallahi ta'ala ala
Allah ya ba mu wannan da ake yi.